To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro mu kan wannan shafi na zaki ɗake na rasulin aminin jama'a muna tare da babban malami na shegi na shak malam munir adam koza kamar kanda muka yi alkawari muke zuwa da karatu kankan da ya kawo mana halka halka akan a shiga diwani a gane wane ne shi ibrahim to jama'a kan haka kun san muna farawa ne da karatu na alqur'ani za mu saka tuna alqur'ani minti biyu insha Allah mu saki dawowa mu zo mu ga inda shehi zai ta da mu a wannan sati insha Allah
ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wa shahr al-harama wal-hadiya wal-qala'id zalika lit'alamu anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عذر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدني أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ما
سرك الله العظيم jama'a muna tare da babban malami shak malam munir adam koza da zamu zo mu ci gaba da karatu wanda shegi ya doko kuma alhamdulillahi tun da shegi doko ba mu samu rana daya da muka tsaya ba shine karatu da ya doko na mun samu rana daya lokaci daya a kuya kuri wannan lokaci ni ne ban tura masa da sauri ba kan akan zance na a shiga diwani a gane wani shi ibrahim to shak munir adam koza dalilin da yasa ya doko wannan karatu akan Shehu Ibrahim ya zauna yayi tunani ya ga a'a ko waye tashi shi da fassara wasu littattafan shehi da kanda mai shin yake tsammani ko kuma mai shin yake zata ko kuma mai shin ya fahimta. To in za ka ga a tarika tijaniya yawanci shi a ce a ai ɗan hakika. Haka kuma in za a zo da wasu fassarori wasu ababa kaman kanda wancan mako malamin Adam Koza ya kawo mana tambatun zance na sharhiya sai kaga a wasu ga kanda fa suka dauke shi kuma ga kanda suka fassara shi kuma ga kanda jama'a suka ji. To alhamdulillahi duka wa'in ababa ina cikin abin da Sheikh Malam Adam Koza yayi nazari akan haka a farkon karatunsa da zai fara shi ya zo muna da muqaddima ya nuna mana cewa a su wa'in mutane fa ba su da laifi ɗan hakika ba su da laifi ɗan izala ba su da laifi saboda ɗan hakika suna da Shehu Ibrahim su suna da Shehu Ibrahim wanda su suke nufi da su. ‘Yan izala suna da Shehu Ibrahim su wanda su suke masa fassarar shi wanda su suke da shi. Amma Shehu Ibrahim na ainihi wanda duniya ta san shi wanda ake alfahari da shi na Tijjaniya shine Shehu Ibrahim, shine Shehu Ibrahim na Tijjaniya wanda aka san shi daga Senegal Kaula shine Shehu Ibrahim na Tijjaniya. Sa'annan a haka Sheikh Munir Adam Koza ya fara mana Shehu Ibrahim asali ya aka samu Shehu Ibrahim ya nuna mana ba Shehu Ibrahim na fara ake magana saboda irin manyan bayin Allah haka ba za ka taba rasa silsilar su har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Shehu Ibrahim fa wai akwai fa ɗan hakika da kake ganin su cewa suna ana mazance saboda wancan ma da yake magana kaga wani ya zo ya masa tambaya haka. Saboda inda kana na taba ji akwai wasu ɗan hakika ne ai Shehu Ibrahim ya sunan shi nan sharifi ne wannan na ɗan hakika kenan. Sheikh Munir Adam Koza ya nuna ba haka bane fa wani ɗan izala da zai ji wasu sun tuttuka bimana ya zai tambaya akan Shehu Ibrahim bimana jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a kan da kai ka fahimta kenan. To ainihin Shehu Ibrahim na ɗan Tijjaniya shine wanda ya komai daga Nasa zuwa Uqba ko wani sahabi ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To asalin Shehu Ibrahim kenan. Sheikh Munir Koza ya nuna mana a'a gafa na saban Shehu Ibrahim kuma gafan da aka yi aka samu kakannin Shehu Ibrahim a kasar Africa ya nuna mana wanga biography ya karanto mana kuma ya nuna mana cewa a'a hatta asalin Shehu Ibrahim fa a gidan malantan ba gidan Shehu Ibrahim yake ba kakannin Shehu Ibrahim ne kuma wannan sunan shinga sunan shi na akwai sunan da ake kira na manta Inyasu Shehi da ake kira wannan na kakannin Shehu Ibrahim ba fakan Shehu Ibrahim bane. Sa'annan akwai kakan Shehu Ibrahim wanda lokacin da abinda ya kama ni da duba inda ake ganewa bayin Allah abinda ya kama ni da kai shi mu ji wani hasada a jikin mu amma fa kakan Shehu Ibrahim ba hasada ya ji ba sai ya ji kishi saboda da dan uwansa ne wanda suka fi uwa ɗaya daya sai shi she bai hasada ba sai ya kishi ya je ya nima da ya je ya nima sai dan uwansa nan kuma yana gani a'a ai ya kamata in fi soyuwa wuri mahaifin mu sai dan uwansa nan kuma ya ƙara karatu. To kamun kakan Shehu Ibrahim ya zo dan uwansa nan fa ya wuce shi to kaga kishin ya sa kuma sai ya roki Allah to Allah tunda ni ban samu ba ka sa cikin zuri'a na wani ya samu. To addu'an kakan Shehu Ibrahim shi ya fada kan Shehu Ibrahim kan da Sheikh Munir Adam Koza ya karanto mana kenan a za a layin sa ba hasara shede kishi kan da ka samu Shehu Ibrahim kenan. To wannan Shehu Ibrahim guda guda ake gwada muna asalin sa sa'annan aka gwada muna kan da suka fito har suka fadi a Afirka kan kuma suka fito a Afirka har aka zo a Kaula a Kaula. To kaga Sheikh Munir Adam Koza ya karanto muna cewa kai da baka bi wannan layin ba insha Allah za ka fahimce inda ake nufi shin wani Shehu Ibrahim ne Shehu Ibrahim wanda kai kake magana ko dai wanda ɗan hakika suke mai da shi Allah su ko dai a Shehu Ibrahim na Tijjaniya. To muna maganan ainihi asalin Shehu Ibrahim na ɗan Tijjaniya shine wanda Sheikh Munir Adam Koza yake karanto muna. To kai kuma da kake ganin a Shehu Ibrahim kai irin Shehu Ibrahim ka to kai kuma shi ka je ka karanto
nasabar Shehu Ibrahim inda kai ka samu wannan Shehu Ibrahim ka ka karanto kai ma nasabobin shi haka a gani ko dai a wannan ɗayan da Sheikh Muni Adam Koza yake karanto muna shi kai ma kake nufi shi yasa jama'a kowar mu kasa kulli mu ji asalin Shehu Ibrahim a gane wane ne Shehu Ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana
وعلينا وعليكم وعلى المستمعين سلام الله وبركاته ورحمته
ما شاء الله
منا غودي والله تبارك وتعالى كل cikin godiya muke
alhamdulillah
kuma ita ma godiyar da muka wa Allah mun san ni'ima ce muna kuma ƙara gode masa kan godiyar
ma sha Allah
ina fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mu'amalance mu da rahamar shi da jin kan shi da tausayin shi
amin
da gafara shi kar ya mu'amalance mu da ayyukan mu da halayen mu
amin ya rabbi
ina roƙon Allah ya dawwamar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya sanya mana dacewa a cikin dukkan lamuran mu
amin amin
muna kuma fatan alkhairi gare ka sarki zaki
ya maulana
majahudi da kake yi ba dare ba rana muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake da kyakkyawan niyya akan shi Allah ya bada lada gurgurdan kyakkyawan niyyan nan
amin ya rabbi
ake da kusakure Allah ya gafara ya rahama
amin ya rabbi amin ya rabbi
kafin mu shiga cikin sulbul mawdu'i zan yi wani gyara cikin kalmomin da kai yanzu kai afwa
nagode nagode
kace a halaka na baya saboda kasance Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kashi uku ne a fahimtar da nayi da kuma dalilin da na bada kan fahimtar da nayi haka cewa akwai Shehu Ibrahim na ɗan hakika akwai Shehu Ibrahim na ɗan izala akwai Shehu Ibrahim na wadanaka
na'am
da na sauran masoya na gaskiya
na'am
to da ka tashi bada bayani sai ka ce na ce kaga ɗan hakika ba su da laifi tunda Shehu Ibrahim ɗinsu da ai suna da laifi wani yazo ya kira bawa a matsayin Allah a cewa shi da laifi
okay mukaddama na maka haka ne amma ina nufin su ba su da laifin abinda su suke fadiwa cewa ai Shehu Ibrahim yanzu muka gano cewa ba su da laifi su Shehu Ibrahim da su suke magana nan ba namu suke magana ba nasu su suke magana
to wannan magana take okay to shikenan to da sai ka ce Shehu Ibrahim ba ya da laifi cikin abinda suke da ta mutu zuwa gare shi dan ba shi suke nufi ba
nagode da gyaran
amma su kam ai suna cikin laifi mafi girma muna fata tabaraka wa ta'ala ya shirye su ya dawo ta farkin annabi Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam
da sahbihi wa sallam
masha Allah
haka su masu izala da suke nasabta abinda suke nasabtawa zuwa ga kinu to hakika ba wannan Shehu Ibrahim din nawa da naka bane ba dan irin kwatancen da suke yi to ba irin su bane yanzu idan aka ce a America akwai wani mutum zarki zaki
na'am
kuka je America ku nufi jihar Chicago
na'am
a jihar Chicago za ku ga wani mutum dan siriri dan gajere dukun mummuna mara kyau bai da kyau shi ake cewa sarki zaki Allah wannan kwatancen ya nuna da kai ake
sam
to kaga da an zo aka zagi wannan sarki zakin na Chicago wani dan gaje dan siriri dan dugununu mara kyau mara kyan hali kanka ko ciyo ba zai ba da kai ake ba ko da ku mutane sun zagi sarki zaki ba namu sarki zaki aka zaga ba shi wanda yana da wannan
na'am
eh ya ce America dai to national American ma dai ko aliyu yake dai ba namu bai ba namu sarki zaki bane saboda su kokun muwasafatin sun sha bamban
aka dai ya mulara na'am
to haka wato da muka ji suna ta kwatantawa su ɗan izala suna ta kwatanta wani Shehu Ibrahim mai ilhadi mai guluwi mai koyi bid'a mai cewa kanshi Allah mai sai muka gane wallahi ba shi ba da namun suke ba namun ba suka faɗa ba kaga idan suka sufanta wancan suka zage shi ba mu da damuwa ba namun suka zaga ba
na'am
to shine abin da nake nufi da bayanina
masha
Allah kai za mu shiga cikin mawdu'i wanda kamar yadda na faɗa mawdu'inmu na gaba tattaunawarmu ta yau shine za mu ɗan bada tarihin mahaifin Shehu radiyallahu anhu a taƙaice a gurguje daga nan kuma sai mu shiga cikin magana a kan Shehu Ibrahim wanda na ce za mu diba mu ga wani shin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu na wadanaka wannan nan bawan Allah waliyin Allah masoyin manzon Allah wanda ya rayuwa a Senegal a kasar Senegal aka haife shi a Taiban Yassin yayi rayuwa a Kaula yaje yayi hijira zuwa Madina Kaula yayi wafati kabarin shi yana Madina Kaula wannan Shehu Ibrahim dan dai wanda daga cikin yayin shi akwai Shehu Abdullahi Niyas akwai Sheikh Ahmad Dem akwai Sheikh Ahmad Tijani akwai Sheikh Mahi akwai Sheikh Lamin Shehu Ibrahim din nan dai wanda daga almajirai shi akwai Shehu Ali Isa akwai Sheikh Abdurrazzaqi Kusa akwai Sheikh Sharif Ibrahim Salih akwai Sheikh Sarison Bauchi akwai Sheikh Usman Nuhu Sharubuti da sauransu wannan shi abin da zan ke ta wannan dogon bayanin saboda Shehu Ibrahim ka uku ne dan akan da wa nake
na'am
da ka wani shi bara wanda ba wannan da nake faɗa ba to ni ban magana akan shi
na'am masha
Allah yanzu ke wannan dogon bayanin to wannan Shehu Ibrahim din shin sai mu diba rayuwar shi ga baki daya da yayi tana da manufa yana da wani manufa da ya sanya wa rayuwar koko kawai rayuwa ce yayi karazube shin akwai wani abu na target din rayuwa da ya sanya wa kanshi yake so yayi achieving wannan goals din nashi da wannan manufofin da ya sa ma target shin ya cimma wannan target din ko bai cimma ba sannan wannan target din yana kan shari'ar Annabi Muhammadu amfanin kanshi ne ko amfanin al'umma duk zamu diba wannan a sauran lokacin zai zama na kenan focus din mu a yau shine na farko cikawa da tarihin Sheikh Abdullahi Niyas a takeice na biyu ahadaf na Shehu radiyallahu ta'ala anhu a cikin rayuwar shi gaba daya in ya so kuma halin ta gaba sai mu fara bin waɗannan ahadaf ne tsaye bayan tsaya muna daukan su muna diba rayuwar Shehu Ibrahim cikin abinda ni da kai tarihi ya kwako mana muka karanta zamu ga shin wannan manufofin nashi ya ci musu ko bai ci musu ba ya canza ko bai canza ba wannan shine mahaifin Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda kamar yadda na faɗa mun yi tarihin kakannin shi a baya to zamu shiga tarihin mahaifin shi a gurguje shine a Sheikh Alhaji Abdullahi Niyas Sheikh Alhaji Abdullahi ya shahara da Alhaji Abdullahi babban shehi ne da ɗaya daga cikin manyan shehannan da aka yi a zamanin shi yana ɗaya daga cikin gidan shi na ɗaya daga cikin manyan gidajen ɗariƙar Tijaniya a Senegal da Gambia ana ce masa Alhaji Abdullahi ya yi shahara da wannan sunan saboda a wancan lokacin mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi da zuwa aikin haji to mutane sukan yi masa murna da wannan saboda alhazai kaɗan ne a cikin al'umma saboda wahalar tafiya zuwa aikin haji dan haka a cikin society zaka iske waɗanda suka iya zuwa haji suka dawo ƴan kaɗan ne dan haka kowanne sai ya rika jin daɗi da wannan sunan kuma mutane shi zaka yi ta nasabta shi da wannan sunan na aikin haji wato alhaji 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 saboda wai ana nufin wannan a cikin bayayin Allah na wannan lokacin Allah ya masa wata baiwa da ya kamata a yi ta tuna masa wannan baiwan ana nasabta shi zuwa wannan baiwan ta aikin haji ba irin zamanin mu bane yanzu da zaka iya shirye tafiyar aikin haji cikin wata ɗaya ka je ka dawo ko cikin ƴan satuttuka ka je ka dawo wancan lokacin da wahala dan haka Allah sai karanci dan haka duk wanda ya je aikin haji zaka ji kowane martaba ya kai sai an hada da wannan sunan na alhaji shi ya sanya zaka ji sunan shi a Sheikh Alhaji Abdullahi wannan sunan abin girmamawa ne a wancan zamanin na alhaji ba kamar yanzu ba da ya zama kowa ma zai iya zama alhaji cikin sauki a Sheikh Alhaji Abdullahi Niyas mahaifin shehu radiyallahu anhu tarihi ya tabbatar mana da cewa an haife shi ranar litinin ya ji irin ranar da aka haifi manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
sai dai babbanci an haifi manzo Allah ran litinin da asuba shi kuma Alhaji Abdullahi an haife shi ran litinin da alfi wato da wallaha an haifi Sheikh Alhaji Abdullahi mahaifin shehu radiyallahu ta'ala anhu ranar litinin da wallaha uku ga watan Dhulqa'da.
Okay, insha Allah akira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran litinin da asuba aka haife shi
da asuba daidai ke tura alfijir
alhamdulillah mun samu ƙari ilimi sai anan wallahi mun gode
Alhaji Abdullahi Niyas Allah ya kara masa yarda an haife shi a ranar uku ga watan Dhulqa'da shekara miladi hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1260 idan ka dauka zuwa yanzu da haihuwar Alhaji Abdullahi Niyas zaka dauki shekara 40 ka dora akan 260 ka ga baka da 300 sai ka ƙara 143 akan shekara 40 zai baka 183 to a 183 yanzu muna watan Rajab sai ka cire watan Sha'ban ka cire Ramadan ka cire Shawwal ka cire Zulqa'ida sai ya zama shekara 182 da wata 8 da ɗan kwanaki kamar kwana 10 wani abu shine daga haihuwarsa zuwa yanzu shekara 182 da wata 8 da ɗan kwanaki shine haihuwar Sheikh Alhaji Abdullahi Yas Allah ya kara masa yadda amma shekarar miladiya an haife shi a 1848 idan ka lissafa ita kuma 48 sai ka dauko 52 sai ka dora sai ya zama a 1900 sai ka dauki 122 yanzu in ka hada sai baka 174 can mun samu da 80 da wani abu nan mun samu da 74 ka san dalili saboda bambanci tsakanin shekarun miladiya da shekarun hijiriya idan ana lissafin shekara da January to duk idan aka yi shekara 33 to me lissafi da farin wata na Muharram zai zama 34 ne domin duk bayan shekara 33 na watan Bature akan samu ƙarin shekara ɗaya na watan Musulunci dalili shekarar Bature tana yin shekara kwana 300 ne da 65 ko da 66 amma shekarar Musulunci tana yin kwana 300 ne da 54 ko da 55 wani abu kamar haka to shi yasa ne ake samun wannan karuwar shi yasa ne ma har Al-Qur'ani da yake fadin malaa ashabu kani ke cewa wanda sufi kafihim salatu mi'atin sinina wazdadu tis'a malaman tafsiri da wannan tafsiri kan cewa salatu mi'atin sinina lissafin shamsiyya wazdadu tis'a lissafin kamariyya shine ma'anar wazdadu tis'a da wallahi wa tabaraka wa ta'ala a'lam an haifi shi Allah jalla jalaluhu sallallahu anhu a garin Jalal mun fada Jalal mantika ce ta kuta wadda nan ne garin mahaifin shi shi al-Jufsadi Sheikh Muhammad mun faɗi dalilin tasowar Sheikh Muhammad daga Jalal ya dawo Sini Salo shine gayyatar da alƙabi Mako da Jafo Makba yayi masa dan ya zo ya taya shi jihadi da arna to lokacin da kenan shi Alhaji Abdullahi Yas ba haife shi a yankin Sini Salon ba an haife shi a Jalal amma mahaifin shi Sayyid Muhammad ya baro Jalal lokacin Sayyid Abdullahi Alhaji Abdullahi shekara 22 sai suka dawo sai na yi wannan tarihi a baya na faɗi dalilin sa su ma har a kaula a Saiban Yasir Sheikh Alhaji Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya fara karatun Al-Qur'ani a hannun mahaifin shi mahaifin shi nan yana ɗaya daga cikin hususiyar mahaifin Alhaji Abdullahi shine makarantun Al-Qur'ani kusan ba ya da aiki sai karatun Al-Qur'ani nakan ji wata kissa da ake faɗa amma ba zan inganta ta ba saboda ban ganta a rubuce ba kuma yanzu ba zan cinna daga bakin wa na ji wannan kissar ba balle in gane siƙa ne ko ba siƙa bane na samu mantuwa akan wannan amma abinda ake cewa mahaifin mahaifin Ibrahim wato kakan Ibrahim Sid Muhammad akwai wani adadi da ya dauka mai yawa na saukan Al-Qur'ani wanda ya kalli ya zauna yana kallon alƙibla sai da ya cika wannan adadin saukar ɗaruruwa ne ina da toko 1000 sannan sai ya juya bangaren shi na dama ya kalli kudu yayi zai zama duk lokacin da zai karatu zai kalli wannan jihar sai ya karanta Al-Qur'ani sai da ya yi wannan adadin saukoki mai yawa ya juya ya kalli yamma wato duk lokacin da zai wannan salawar nashi ko ta karatu na Al-Qur'ani sai ya kalli yamma sai da ya yi wannan adadin sannan ya juya kalli arewa ya yi wannan adadin wato ya yi adadi mai yawa yana mai kallon dukkanin al-hajjin arba'a din nan wato dai wannan in yana nuni zuwa ga wani abu yana nuni ga lizamtuwar shi da Al-Qur'ani wato kakan shi Ibrahim bai da wata hususiyya da ta wuce yawan karatun Al-Qur'ani ana al-layli wa tarafan nahar dan haka dan shi Alhaji Abdullahi wato mahaifin shi Ibrahim bai tafi ko ina neman karatun Al-Qur'ani ba ya karanta alqur'ani a gaban mahaifin shi ne har ya haddace ya haddace alqur'ani yana da shekara 15 a rayuwar shi duniya yana da shekara 15 ya haddace alqur'ani wato kenan kafin ma a zo da shi yankin sinu salim malami ne muhaddisin alqur'ani bayan haddace alqur'ani da shekara 7 ne ma sannan aka zo da shi sinu salim tare da mahaifin shi shi Abdullahi bayan ya kammala karatun alqur'ani yayi hadda a wurin mahaifin shi bai tsaya a nan ba ya shiga fannoni na neman ilimi mabambanta wanda yayi karatu na ilimi a hannun dan uwan mahaifiyar shi dan uwan mahaifiyar shi mu a fulatanci shi muke cewa kawo ko
na'am
to ya karatu na ilimi a hannun kawun shi abinda ya shafi musamman bangaren littattafan fiqihun musulunci da bangaren nahwu wanda ya fara da karatun ajrumiyya a hannun shi kafin daga baya kawun nashi da ake cewa Ibrahim kawun shi sunan shi Ibrahim shi ya karantar da shi yayi karatu da littattafai a hannun shi daga baya sai ya tura shi wurin wani malamin shi wanda ake cewa Matar Fatanjai wato a Sayyid Sheikh Muqtar amma suna ce masa Muqtar
na'am
kamar yadda kuda Hausa ma idan aka ce wa da sunan shi Muqtar sai kaje mun ce masa Mutari to su ma a all Muqtar suna ce masa Muqtar to wannan malami Muqtar shi ya ci gaba da karantar da mahaifin shi Ibrahim bangarori na ilimi kafin daga baya dawo hannun mahaifin shi Muhammad ya ci gaba da karatuka da ilimi wannan shine mahaifin Sheikh radiyallahu ta'ala anhu dangane da a haihuwar shi da neman ilimin shi yayi zurfi a ilimomi mabambanta amma shi ma abinda yafi na cewa shine alqur'ani mahaifin Sheikh Ibrahim yayi zurfi a fannonin ilimi kowane fanni anan akwai wata khususiyar shi da zan faɗa a ilimi da taka tsantsan din shi abu guda biyu Alhaji Abdullahi Yas yana da babbar makaranta da yake karantar da kowane fanni na ilimi kowane fanni amma yana da ka'ida duk wani littafi da zai karantar da kai in dai a cikin wannan littafin akwai umarni da ayi aiki kaza ko hani da bar aiki kaza a cikin littafin to sai yayi wa kanshi tikirin abubuwan umarnin da aka yi umarni a cikin wannan littafin yana aikatawa waɗanda aka hana ya bari sannan yarda ya koyar da kai wannan littafin bai iya koyar da kai littafin a cikin littafin an ce ayi kaza shi baya aikata wannan abu baya koyar da kai ko a cikin littafin an ce a bar abu kaza shi ko bai bari ba ya zo ya koya maka baya yi wannan yana daga cikin taka tsantsan Alhaji Abdullahi a cikin ilimi wato abin da ya koya wa kanshi shine duk abin da ya koya sai ya aikata duk abin da ya koya sai ya aikata wannan kuma koyi ne da magabata kwarai na as-salafus salih al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa yadda an yi masa tambaya an ce da yaya kuka tara wannan ilimin mai yawa haka sai ce ta hanyar aiki mu ba haddacewa muke ba duk abin da muka karanta sai mun dabbaka shi mun aikata shi sannan shi yasa ba mu mantawa yake cewa akwai lokacin da ya karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-imam ahmad ibn hanbal yake bakan mai yace a cikin hadisin sai ya ga an yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaho
na'am
ya ɗauki wasu kuɗi ina da can ko dirhami 500 ne ko wani abu kuɗin da yake yawa sai ya baiwa mai masa qaho din shi manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
al-imam ahmad ibn hanbal sai da na karanta wannan hadisin banda kuɗi yace sai na shiga tattara kuɗi ina asusu ina tarawa har sai da sai kai adadin wannan kudin da annabi ya ce ba wanda ya masa kaho ni ma sai na kira mai kaho da ce ya zo ya ya muni ko kule wannan kudin na bashi wato ya kwaikwayi abinda manzon Allah ya
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi
wasallam Allah sarki saki mu kaddara cewa wannan hadisin mu kaddara zan kaddara da kudin Amurka a ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mai kahon nan ya kai $5,000 American dollars $5,000 mu kaddara haka da aka zo aka karanta a shafin da aka ce an taɓa yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaho hadisin wani ne ya ruwaice shi manzo Allah ya bada $5,000 American dollars da gadi Sai zaki sai ka tara kudi sai da ka ganka da 5000 American dollars account ɗinka sai ka je kai withdraw. Sai ka je wajen mai yin kaho na gargajiya kace zo ka min kaho sai ya maka sai ka dau dala 5000 ka danka masa. Dan Allah zaka manta wannan hadisin?
Ah san bazan manta ba. San bazan.
Ko kana mutsi aka da dare ka take wai annabi nawa ne biya da ake masa kaho ka manta?
Wallahi bazan wannan ce 5000 haka ne gaskiya ne. Na'am. Na'am. Da hikima da kito da tsare ido. Na'am. Akwai hikima.
Bambancin da ku da yasa zamu karanta sai mu manta yanzu. Kai mu karantawa muke ba mu aikatawa.
Haka ne?
To shi sanya to wannan Alhaji Abdullahi koyin da yake da magabata ke duk abin da ya karanta ta bikin shi yake a cikin rayuwa. Daga khususiya ta farko da zan faɗa dangane da katsantsan nisha kan ilimi. Abu na biyu sarki zaki.
Na shakka.
Alhaji Abdullahi yes. Yana daga takatsantsan nisha kan ilimi tare da cewa malami ne kuma ba dare ba rana aikin shi karantarwa. Amma yanzun nan idan kai mar tambaya da zai baka ansa ba kai tsaye
eh
sai ke jira ni sai ya sake dauko littafin da suka yi magana a wannan matsalar ya sake bi ya sake karanta wannan matsalar bijikka sannan ya baka ansa
duk da ya sani ya taba aikata ya
sani ya karanta ya sani amma yanzu tunda tambayar shi kai kar a je wurin baka labari ya dauko wata fatawa da ya karanta a wani wuri ya hada da na wani wuri ko ya manta wani abu ya rage ko ya manta wani abu ya kara dan haka a matsayinka na wanda ka tambaye shi ilimi to amana ce ka tambaye shi sai ya sake bitar wannan amanar dan ya isar maka da ita daidai ba da ibarai
Allahu akbar
dan haka waɗannan darussan guda biyu ina kira ga masu da'awa a kula da wannan ai koyi da Alhaji Abdullahi akan wannan hakika Alhaji Abdullahi ya tabbata mai koyi da mazanjiya sai na Abubakar Allah ya kara masa yarda an taba yi masa tambaya wata aya ta alqur'ani sai yake wallahi shi ya manta mai manzan Allah ya fassara ayar
sallallahu alaihi wasallam
ka jifa Qur'anin nan larabci ne sannan sai na Abubakar balarabe ne sannan kalmar da larabcin ta ya san ma'anarta amma duk da haka tunda annabi ya fassara ta shi ko ya manta mai annabi ya ce ba zai yi ko dogaro da ilimin shi na larabci ba ko ya fassara shi ce kaza ne sai na Abubakar
na'am
har wani ce masa kana halifan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
kuma gashi dai wannan kalmar ko ba komai kaza da kaza ya dai nuna masa ya kamata kawai ka faɗi abinda ka fahimta akai sai mu wata magana yace ayyu ardin taqilluni wa ayyu sama'in tazilluni in qultu ana fi kitabillahi ra'i yace haba dan uwa da kake ban shawara wai in faɗi abinda na fahimta yanzu in dai har zan zo in faɗi ra'ayina a cikin zancen Allah zancenka wace ƙasa ce za ta iya ɗaukar nauyin rayuwata wace sama ce za ta iya min inuwa ƙasar nan da ya ta Allah ce to yanzu na zo na faɗi ra'ayina a cikin zancen Allah ta ya zan taka wa Allah ƙasar shi saman nan ta Allah ce ita ta min inuwa ya zan inuwanci da inuwar Ubangiji amma ina faɗin ra'ayina a cikin zancen shi dan haka ba zan faɗa ba to haka magabata suke taka tsantsan wato na kawo magana sai na Abubakar anan dan in faɗa maka halin da Alhaji Abdullahi kin taka tsantsan wajen ba da ansar tambaya koyi ne da magabata ga abin da sai na Abubakar yi sannan halin shi na yin aiki da duk abin da ya karanta shi ma koyi ne daga magabata na faɗa maka ga abin da Imam Ahmad ibn Hanbal yi Allah ya kara musu yarda
amin ne
nake a akwai wani karatun da nake son dinkulewa a dinkule sarki zaki kina son taji ahli sunna na gaskiya taji yan salafiya na gaskiya waɗanda su suna yi ne ta abudan ba suna yi bane dan su shelanta wa duniya ta mu ne ahli sunna su ja hankalin mutane da wannan sunna su suna yin abu a matsayin ibada yanzu dan kai sallah sai ka zo ka kunna fejin ka anan ka ce to alhamdulillah yanzu dai nayi sallah azhar sai ka fara
shampo
kika ce alhamdulillah yanzu dai ni mai sallah ne ba sallah da take bari na sai ka fara ba ibada kai ba
na'am
to me ne dan kai aikata sunna zaka zo kai ta faɗa mu sunna mu sunna mu sunna ba ibada kai ba
na'am haka ne
sunna na gaskiya da suka yi ibadar su suka aikata sunna ba su tuto suka wa duniya shi na ba amma da ka bi aikin su zaka ga sunna aikati
na'am
Alhaji Abdullahi Allah ya kara masa yadda yana daga abin da zan faɗa shi ne bayan kasancewar shi mu abocin dogaro da wato mai dogon hannu a cikin ilmomi amma shi din ma kamar abin da ya gada daga mahaifin shi yafi ba da karfin shi akan bangaren alqur'ani da tafsirin alqur'ani Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa yana cewa Alhaji Abdullahi a rayuwar shi ya fassara alqur'ani sama da 100 daga farko zuwa ƙarshe daga farko zuwa ƙarshe ya fassara shi sama da 100 idan wannan ya nuna maka wani abu yana nuna maka na cin shi da kulawar shi da alqur'ani mutumin da ya fassara sama da 100 wani zai tambaya kai ya fassara alqur'ani sama da 100 yanzu tafsirin da ake yi na azumi ko sarki zaki sai ga mutum shekara 20 duk shekara sai ya tafsira zai ma har yanzu bai sauka dai ba idan la irin wannan idan aka ce masa wani ya fassara qur'ani kamar 100 aje ga mamaki to anan akwai anan ne bi'a sanin bi'ar da mutum ya rayu a ciki society da mutum ya rayu a ciki sanin wannan society yakan taimaka ka fahimci labarin rukaci dan Najeriya da ya saba malami idan ya zo zai fara tafsiri daga 1 ga Ramadana zuwa 29 ko 28 zai ce yayi khatama sai bade a wannan tsawon kwana 28 da yake ko da 9 ya fassara izu biyu ko uku shekara mai zuwa ma kai zai dora daga inda ya tsaya zai dora ko
na'am ya haka ne
bai ci haka ba saboda bi ashi ga yadda take dan haka zai iya shekara 10 20 bai sauka ba to amma kaulaf ya suke yi su kaulaf bi asu su kuma idan azumi ya zo aka fara tafsiri malami zai fara tafsiri daga Fatiha ka gane
na'am
idan azumi ya wuce aka ce an yi sallar azumi bai kammala tafsirin ba to bari da zai aje zai ci gaba da yi ko da zai kai shi sallar layyai rai da ya saba to zai ci gaba da yi har sai ya sauka tukunna
na'am okay
yanzu misali ya fara tafsiri 1 ga Ramadana yana yi duk karfe 4 na la'asar zuwa karfe 6 awa 2 da yayi kwana 30 sai ya tsaya a izu na 40 ya fassara izu 40 a kwana 30 ko sai ya sallah to zai ci gaba da har bayan sallah wannan la'asar din karfe 4 zuwa 6 za a ci gaba da zuwa karatun tafsiri sai ya sauke sai bari kuma kenan baki da azumi ya zo zai sake faro shi daga farko abin da yasa na faɗi karfe 4 zuwa la'asar karfe 4 zuwa karfe 6 saboda Shehu radiyallahu ta'ala mai tafsirin nan nashi dake hannun mufiri ya zo tafsir wanda ya fassara da larabci din nan a irin wannan lokacin ya rika yi da la'asar ne ya rika yin shi karfe 4 zuwa 6 awa 2 yake kuma kullum yakan yi kokarin ya yi ricin izu ɗaya ne to amma wani lokacin akan wuce izu ɗaya wani zaman kuma akan yi ƙasa da izu ɗaya shi ya sanya ya kammala tafsirin a zama 58 wato wata 2 ba kwana 2 ya kammala tafsirin
Qur'ani su kutun gaba ɗaya
Qur'ani su kutun to Alhaji Abdullahi duk shekara da Ramadana sai yayi saukan Qur'ani na tafsiri gaji ɗaya adadin shekaru da yana tafsiri baya ga haka ɗaliban ilimi ka zo ka sanya tafsiri a gaban shi ka sauka kaga ya sauke tafsiri ni ma nazo na sa na sauka kaga ya sauke tafsiri wani ma yazo ya sa a hannun shi ya sauka to in ka hada da tafsiran da ya da azumi da tafsiran da ɗaliban ilimi suka dauka a hannun shi minal bidaya ila nihaya shine abin da shubha yake nufi da cewa mahaifin shi Alhaji Abdullahi ya fassara alqur'ani ya fi 100 a rayuwar shi abin da yasa nake duka wannan tarihin sarki zaki musamman fejin ka feji ne da kowa zuwa yake akwai masu zuwa ma da gwagwunan zuciya yau Munir dan dariƙa yana karatu kawai an zo an kasa kunne jira ake kawai a ji wata kalma da za a ɗauka a rika cewa Munir ya ce kaza wannan kalmar in ban bayani ba za ka iya garin ta zuwa ana yatsa ana cewa ai ka ji wai mahaifin shehu ya fasar Qur'ani ya fuso 100 a rayuwar
shi kage wannan gaskiya ne wannan haka ne
ku yi hakuri wata gaba da gazo wanda take da danyin tashi da dan shubuha sai nayi kokarin yin bayanin ta cikin lafiya ina fatan jama'a za su ji da kyakkyawan zuciya
sosai
ba da zuciyan kiyayya ba addini da kunne na ji dan a fahimta a zama cikin ƴan kalu sami ina watsana kar a zama cikin ƴan kalu sami ina watsaina wa ushribu fi qulubihimul izna dan haka wannan ma'anan kenan shi Abdullahi yas Allah ya kara masa yarda yana daga abin da fada da bakin shi lokacin da yaje aikin haji yayi tafiya ya je a hanyar shi ta zuwa aikin haji ya bi ta Misra ya zauna da malaman Misra suka yi mamaki irin ilimin shi sai suka tambaye shi suka ce da Allah wannan ilimin naka menene inda kai takhasus ma'ana professional specialization wannan ka san sai a ce wani likita ne amma yafi kwarewa bangaren hakuri
haka ne
wani malamin jami'a ne amma yafi kwarewa bangaren education karantar da education ba biology ba misali
na'am
shine professional shine suka ce mun ga kai malami ne amma wani kwarewa kake da takhasus a cikin ilimi ne saboda ai mamaki suke kowane ilimi aka taba shi sai a biya iya to shine cikin jin kunya bawan Allah sai ce musu yayi liyar yaji kula fi tafsir kitabullah sai ce to ina ga dai in ma da wani abu da zan ce ina da takhasus akan shi bai wuce in ce muku ba ina da dogon hannu a cikin fasar littafin Allah ma'ana ina da fadan ilimi a cikin fasar littafin Allah wato da kansa Allah Abdullahi anan ya faɗa malamai a Misra cewa takhasus din shi tare da dukkan fannonin ilimi ya sani amma takhasus din shi shine alqur'ani tafsirin alqur'ani abinda yasa duk nake wannan bayanan sarki zaki
sheikh
idan yau shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zauna irin wannan zaman ne da kai
na'am
kawai ya dauko alqur'ani na fasarawa da larabci ka san me yasa nace irin wannan zaman ne da kai
a'a
yanzu wannan zaman ne da kai da muke yi
eh
ta zaton ni da kai nan da shekara 100 ko nan da shekara 50 wani zai dauko wannan audiyon namu ya rika bin kalmominka da nawa harfan yana rubuta shi ya mai da shi littafi duniya ta zo ta gani ni da kai muna da wannan tunanin
a babu wannan tunanin yanzu haka
yadda ni da ka san da mun san da muna da wannan tunanin da kila sai mun yi dogon research ko hadisi muka faɗa sai mun ce wani ya ruwaito shi daga guri kaza ga darajar hadisin wajen siha da da'af da sauran
haka
mu da wannan tunanin
haka
to kamar yadda muka wannan tunanin har shi zai zauna ya fasara alqur'ani yanan kawai ko tunanin ma za a yi recording ya watsi ya fita daga da'irar kaula habayi ba haka ya zauna cikin almajiran shi duk shekara yana fasara alqur'ani da walfu ne yaren mutanen Senegal amma kasancewar wannan shekarar mutanen Mauritania da yawa duniya da yawa suka sun fara zuwa sauraron tafsirin shehu to amma ba sa jin yaren karamin yare ne ba shi ne yaren duniya ne ana ji na
ana ji sosai
to dan haka sai wasu daga cikin almajiran shi musamman mutanen Mauritania sai suka roƙa daga shehu suka ce aka rubuta la muna roƙon wannan karan a fassara mana alqur'ani da larabci dan mu ji me kake cewa in kana fassara alqur'ani
Allahu akbar
to wannan ne ta sa yayi wannan tafsirin da larabci aka dauka a kafe aka maida shi littafi yanzu gashi an turo wa duniya yau wani mutum abokin ka nake faɗa wannan na Kaduna
na okay
yana neman illa a cikin tafsirin shi sai ya samu guri biyu kawai ya rike wuta yace wai shehu yayi kuskure guri biyu nan muka zo filin ka a fejin ka muka bashi amsa
na'am
wai ka san me nake son faɗa
a'a
tafsirin Qur'ani tun daga A har Z min al-bidaya ila al-nihaya daga bakar zuwa nasi amma wani makiyi ne ya zura idan shi yana neman laifi da kare ya samu guda biyu shi ma zato ne yake laifi ne amma hakika ba laifi bane mun bashi amsa ta ilimi to sarki zaki idan mutum zai zo ya irtijalin ma mutum zai irtijalin magana amma a kasa kama shi da manyan laifuka ai lallai a bangaren shi ya cika to ka san me yasa duk nake wannan bayanin ina so a waɗanda suke mamaki baka san shi Ibrahim bane aida ana sha a gado da sai mu ce ya gaji tafsirin alqur'ani ka dai ji mahaifin shi idan an ji shi Ibrahim yana karatun alqur'ani ba barna a ciki duk ayar da ya kama sai ya dras in yana tunawa da riki wanda yawa alqur'ani gangan ba dare ba rana koyo shi alqur'ani ne a hannun shi kar ayi mamaki gado ya daga mahaifin shi da kakan shi Sarki zaki ina gaya maka kakan shi Ibrahim yadda yake da alqur'ani
sosai sosai
na kuma faɗa maka mahaifin shi da yake da alqur'ani shi Ibrahim yake da alqur'ani sarki zaki duk sati shi Ibrahim sai ya sauke alqur'ani sau biyu saukaji
sai ya sauka alqur'ani izifisiti shi ya sauke sau biyu
izifisitin kenan duk sati shi Ibrahim yakan sauke alqur'ani yakan karanta izif 120 kenan duk sati a kwana bakwai izif 120 sauka duk alqur'ani kasan yake yi
shin ya yake so yana kuma samun lokaci ya gara da mutane samun lokaci a
sosai sosai shi ake cewa subu
to ya ake yi shi
wato yakan kasa alqur'ani kashi bakwai makaranta alqur'ani sun san wannan ma'ana subu idan aka ce subu wato sauka alqur'ani a cikin zafi sai ka kasa alqur'ani kashi bakwai
okay
yadda yake yi wannan kashi bakwai din da rana yakan dauki takardun alqur'ani yayi ta kara yana kallon takarda yana karantawa yana jujjuyawa har ya karance subu din shi sai ali wannan subu din da yake takarda da rana da daddare kuma yakan maida shi da tilawa da ka sai zauna ya sai yayi sai ya kamar subu yadda yake yi ranan farko idan ya dauko daga bakara shi ne ranan farko rana ta biyu kan dauka daga ma'ida rana ta uku ya dauka daga suratul yunus rana ta hudu ya dauka daga suratul isra'il rana ta biyar dauka daga suratul shu'ara rana ta shida dauka daga suratul yasin rana ta bakwai ya dauka daga suratul qaf zuwa karshe shine har ya maida shi a cikin waka ma baiti daya yana fadar yadda yake subuun shi saboda wanda zai kwaifaya yakan ce baqaru uqudur yunusun subhana wa shu'ara liyatinu qafun bana wato bakarun ranar farko na kan fara daga suratul bakara ne idan na je karshen nisa'i sai in bai shine rana na biyu uqudin ma'ana ya lazina amalu awfu bil uqudi suratul ma'ida kenan rana ta uku suratul yunusa rana ta hudu suratul isra'i take ce wa subhana ma'ana subhanal ladzi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina ishi suratul isra rana ta biyar sai dauka daga suratul shu'ara rana ta shida daga suratul yasin rana ta bakwai daga suratul qaf shikenan yayi sauka haka yake yin shi da ranar ta kara da daren tilawa duk sati bai fashi sarki zaki rayuwar shi ba sallallahu gabaki dai yakan yi barcin awa biyu ne a wuni a 24 hours yakan yi barcin awa biyu ne kawai shi ma lokaci gare shi muhaddas idan lokacin ya wuce na wannan rana an rasa shi sai dai a hadu da shi a gobe shine yakan yi barci tsakanin azhar da al'asr
na'am
lokacin da ku Ibrahim kwata kwata amma sauran 22 hours a kullun ta Allah ana cikin hidiman addini a wannan lokacin za a yi karatu a wannan lokacin za a karanta a wannan lokacin za a ga iyali a wannan lokacin za a gana da baki a wannan lokacin za a yi dukkan wasu uzurorin rayuwa 22 hours a kullun yakan yi barci tsakanin azhar da al'asr idan yau misali yau da muke magana da kai alhamis wani uzuri ya dauke shi tsakanin azhar da al'asr bai samu yawan nan baccin ba to ba zai ce bari in rama shi bayan al'asr ba ko da dare sai dai gobe
kenan
sai Allah wannan ita ce rayuwar da shi yasa ni abin da yasa na faɗa maka wannan da kace ya ake samun lokaci ake iya yin wannan to shin nake bayani ka ga yadda ya tsara rayuwar shi da yadda ya tsara lokacin shi Shu Ibrahim radiyallahu ta'ala ma fi Shu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zauna a Saiban Yasin kuma kamar yadda na faɗa a baya asalin barwarsu masu ikata Jalaw yankin Kuta suka dawo Sinu Salo shine gayyatar wannan mujahidin wanda shine alƙali Muhammad Mabo Jakuba wanda yawa mahaifin Shehu yazo tashi jihadi dan haka Alhaji Abdullahi sun zo aikin jihadi dan daga addinin musulunci kaji wani abu kuma sarki zaki Shehu Ibrahim bayan abin da yake na ilimi hatta a dauki makami a yaki dan addinin jihadi irin wanda sahabbai suka yi irin wanda mabiyan sahabbai suka yi tabi'ai irin wanda su Shehu Usman dan Bodio suka yi irin wanda su Shehu Umar Buti suka yi dukkanin su shi ma Shehu Ibrahim gidan su ya gaji wannan aikin wato an suna da gado a ilimi suna da gado a jihadi suna da gado a ibada
amma shehi in an ce kaman kanda ka faɗa Shehu Ibrahim yayi gado wurin yaki na addinin musulunci bima na wala Allah Hausa ne na Najeriya to irin kaman ɗan Ghana dake kallon mu ya ake nufi shin Shehu Ibrahim yayi gado ne ko kuma a'a da shi ciki aka yi wannan yaki na takobin ko kuma wani irin yaki kake nufi an yi
Shehu Ibrahim ba da shi aka yi yakin takobi ba amma ina nufin kakan shi abin da ya baro shi daga Kuta zuwa Talon kenan dan ya bada gudunmuwa a yakin jihadi na takobi kuma bayan mahaifin shi baban Shehu Ibrahim wato Alhaji Abdullahi shi ne yayin wannan jihadi da takobi
okay
daga baya sai ya bani me dalilin barin zan fara shi yasa Shehu Ibrahim shi da yazo bai iske takobin a gidansu ba shi ya sanya alhamdulillah rabbil alamin akwai wani bayani da Shehu yake faɗa a cikin diwanin shi wanda yana da alaka da wannan ya kamata mutane suna bin tarihi sai su gane da yake cewa da'ifun alilun sha'ibun mutahammisun liyan suradina la yuridu qitala yau idan Shehu ya zo yana kiran duniya a zo a ce maki addini wasu za su dauka tunda ya gaji jihadi da takobi iyaye da kakanni ko yana so ya dawo da wannan aikin da gidansu kuma zai dauki bindiga ya fara jihadi da bindiga sai ce a'a ni zan ce maki addini ba da takobi ba
masha Allah
liyan suradina la yuridu qitala لأن النبي الهاشم الدهر ما غزا بلا سد عدوانا ورد ضلالا أتكين جماعة وجود رأسين سير الكن دماء بن شور رضي الله تعالى عنه داك كارشي فرنساوا وعند سون يسكر كتي مكم ما غزاوا دا أرنا أنا يا كر مسلمي سنوان إرن كارفي أقول أبو كين شيخ مالسي أبو كين ما يبن شور رحمة الله سيبار شاورا wa mahaifin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu cewa shi daga ƙarshe shi ma ya shiga jihadi malafi amma daga baya ya ga ƙarfin daular Faransa da yadda take kashe malamai ba iyaka take ruguza masallatai sai ce yanzu ya kamata ba mu da ƙarfin da zamu iya ci gaba da yaƙi da daular Faransa inji malafi amma ya kamata mu dawo mu koma yaƙi da tunani wato a ci gaba da da'awa ana isar da addini ta hanyar da'awa ba ta hanyar yaki ba tunda kafin nan su fi karfin mu ka dai sani irin wannan ne har yayi ya shahadantar da Sheikh Umar Al-Futi dukkanin malamu dukkanin wanda suke karantar Islamic studies ba sani ba ko a Ghana mamu a Najeriya dole sai sun san waye Alhaji Umar ta anan ma na taɓa yin wata magana wanda wasu ƴan uwa suka yi ta kira na suna godiya wato ƴan wahabiyyan nan na yanzu sun juyar da Shehu Umar Al-Futi a cikin tarihin sun maida shi Alhaji Umar Tal da yawa ɗan boko suna karanta tarihin Alhaji Umar Tal a cikin Islamic studies ba san Shehu Umar Al-Futi yake nufi ba dan dalilin da yasa suka yi ibhamin wannan sunan saboda ai idan aka ce Shehu Umar Al-Futi kamar ana so a nuna wa duniya musulunci bai samu gindin zama a yankin Afirka ba sai da gudun guwar ɗaya daga manya-manyan malaman tijjaniya wato Shehu Umar Al-Futi
na'am
dan haka sun ce Alhaji Umar Tal kaga an fadda masa shi da yawa ɗan boko suna karanta tarihin Alhaji Umar Tal ba sai Shehu Umar Al-Futi ake nufi ba babban shehun dariƙar Tijjaniya wanda yake da littafin Rimamu wanda aka sanya shi a Hamish din Jawahirul Ma'ani shehun musulunci shehun dariƙar Tijjaniya Shehu Umar Al-Futi shine Alhaji Umar Tal to Yahudawa Kristocin nan wato masu mulkin mallaka Musta'mirun su suka shahadantar da shi duk da akwai maganganu da yawa cikin shahadantar da shi din Shehu Umar Al-Futi to irin waɗannan malaman tura mulkin mallaka duk suna kashe su dan haka Alhaji Umar Sheikh Malisi sai ya ce wa Alhaji Abdullahi ya kamata ka bar maganar jihadi din nan kawai ka koma ka ci gaba da karantarwa mu ga abin da Allah bai. Sai shi Shu Abdullahi mahaifin Shu Bara radiyallahu anhu sai ce shi bai gamsu da wannan ba. Bai aminta ba zai ci gaba da yin jihadi. To abubuwa dai suka yi yawa, yayi hijira daga Sin Salom ya koma Gambia. Ya zauna a wani gari da ake cewa a Karmasamba a Gambia.
Mahaifin Shu Ibrahim kenan, wanda ya fi Shu Ibrahim shi bar
Mahaifin Shu Ibrahim ya yi hijira ya koma Gambia.
Gambia, okay, very good.
Bayan daga Gambia ne ma ya tafi aikin haji. Bayan ya dawo, ya sake dawowa sai ban Yasin ya dan zauna, sai ya kuma sai da ya sake dawowa sai tura wannan na mulkin mallaka kafiran nan. Sai suka shirya za a zo gidan shi a kashe shi da shi da ƴaƴan shi gabaki daya. Za a kashe shi shi da ƴaƴan shi gabaki daya a kone gidan shi. To wannan labarin ya ji a ta hanyar wani almajirin shi da ake ta al-Imam Suleiman ba. Al-Imam Suleiman ba shi ya samo ya ji shirin da ake yi na za a zo a kona gidan Alhaji Abdullahi a kashe shi da shirya shi duka. Sai sauri ya tarar da Alhaji Abdullahi, sai Alhaji Abdullahi ya fita ya gudu da shi da yayin shi. Sai ya sake yin hijirar shi ta biyu, ya sake komawa Gambia. Kana ji da kyau?
Na'am, na'am.
Da suka zo masu son kashe shi ba su same shi ba, amma aka kona gidan shi, aka kona masallacin shi, aka kona labirare din shi, komai nashi ba a bari ba. Amma shi kam Allah ya sa ya samu labari ya gudu. To shi ne hijirar shi ta biyu zuwa Gambia. To da ya yi hijira zuwa Gambia sai zauna dukkan almajiran ilimi daga yankin Sin Salim gaba daya, duk manyan zawiyoyi shehannansu da mukaddamansu sai ta yi hijira suna barin Sin Salim suna sake bin shi Alhaji Abdullahi Gambia. To sai ya auna shi, to idan kuma fa ya tabbata ya bar yankin Sin Salim, to yankin Sin Salim zai zama babu labarin dariƙa ce shi, saboda dalilin barin shi dukkan almajiran ilimi suna barin Sin Salim suna komawa Gambia suna bin shi. Dan haka
amma akarma kallah amma yasa aka neme shi a kashe shi, shi saboda dariƙa ne ko dai a'a saboda zai zai me yasa ake neman turawa ke neman su kashe shi a wannan lokaci har yayi jira?
Su turawa sun zo ne da machinery ko ni da kai duka mun san shigowar turawa sun zo da abu guda biyu ne, su yi mulkin mallaka su kuma yada addinin su. Dan haka duk malamin musulunci ai basu yadda da zuwan turawa ba a ko'ina.
Okay,
wannan ne ta sanya su a wancan yankin suka yaki turawan. To wannan ya sanya su kuma turawan suke bin dukkan wani malamin da yake yakar su, yake kuma tun da ya yake shi sai sun kashe shi. Dan haka ba an yaki Alhaji Abdullahi bane dan dariƙa, an yake shi dan musulunci kawai. Tunda turawa da su ba ɗan dariƙa suke ne kona ba, ka sani sarki zaki a wancan zamanin ba a san wani abu sunan shi izala ba. Duk musulmi a wancan zamanin ɗan dariƙa ne, in bai ci jariya yana kadiriyya ko wata dariƙa. In kuma baya yi za ka ga almajirin ɗan dariƙar ne, ko da baya yi dariƙar to za ka ga almajirin su ne baya musu kikari.
Shai kaga wannan magana yana da muhimmanci, kullum ana faɗin haka. Gaskiya tunane na baya ɗauka, amma yau ina neman ko da ka ɗan fassara mana kaɗan. In an ce kaga kamar yawanci malluman izala to ai ana cewa ɗarika tijjaniya, ɗarika tijjaniya, ɗarika. Ai Shek Ibn Taymiya ai ya riga shehu tijjani zuwa. To a da kuma shi ga duk malumar izala a yau in ka duba wala Allah malaminsa ko ma'aifinsa ko kuma a'a malamin malaminsa ɗan ɗarika. To ya ya faru a wannan lokaci ai ba izala a kuma shehu Ibn Taymiya ya taɓa zuwa. Shin wa ya kawo wannan izalan da ya lokacin ya lokacin shi karatarwan shi ba shi nan ne ko dai a'a ya ake fi ne a haka?
Sarki zaki wannan abu ai azili yake, su ma da suke faɗin wannan ba dai ta dalisi ne na ilimi ko kuma rashin sanin tarihi abinda yake faruwa. Ibn Taymiya malami ne da ya zo kafin Shehu Tijjani, gaskiya ne, amma malami ne da ya rayu a Sharq al-mashriqul islami wato kasashen gabas na musulunci. Kaji wannan?
Na'am.
Sannan lokacin da Ibn Taymiya ya yi rayuwar shi har ya mutu malami ne kam amma tsakanin shi da malaman da ya rayu a zamanin su ma rikici ne ake tayi ba ma su yadda da akidar shi ba tukunna
okay
dan haka sai zamana yadda zaka ji ana labarin da yake kuma malamai an taba yin malam wani a gari kaza yayi ilimi da wannan da almadire haka zaka ji ana labarin Ibnu Taymiya bai zama wani kusa a addini ba sai da Muhammad ibn Abdul Wahhab shugaban wahabiyawa yazo
okay
sai ya dauko fatawoyin sai ya dauko fatawoyin Ibnu Taymiya da almadire shi Ibnu Qayyim sai zo ba yadda wata fatawa sai abinda suka rubuta dan haka shi ya tado aqidar Ibnu Taymiya da Ibnu Qayyim daga kabarin ta bayan an binne ta a cikin littattafai yazo ya raya
oh
kuma bin Abdul Wahhab ka sani
na'am
kana
kyau na'am
shi kuma a Najd aka yi shi Najd wannan dai Najd din da Annabi tuwa addu'a yace anan kafin shi dan zai kulla Muhammad bin Abdul Wahhab dan nan ne
okay
ita ce suka canza sunan suke cewa Riyab to Muhammad bin Abdul Wahhab bai da kowace alaka da kasashen Afrika ta musulunci bai da ta dan haka aqidar shi tana can a yankin Hijaz mu a Afrika ba mu santa ba kwata-kwata to kuma shine ya tado da aqidar Ibnu Taymiya bayan malamai sun binne shi a kabari
wato ada ba jin fatawan shi sheda shi Muhammad bin Abdul Wahhab yazo ya karfafa wannan sannan idan ya tashi sai kenan
ke balance ba ajin fatawar shi kwata-kwata ba sai din din ce ba wani karfi a musulunci ba
na'am
ba kai wani karfi a musulunci malamai da yawa ma ba sa bi ba ma su yadda da fatawar shi ba saboda a fatawar shi yana sukar asha'ira mafi yawan malaman musulunci na wancan zamanin asha'ira ne kuma turidiya
okay
sai dan haka ba sa tare da shi a aqida sannan yana sukar mazhaba duk da ana cewa yana yin mazhabar hanbaliya ne amma duk yana da matsala da mazahib sai zamana mafi yawan malaman suna da intisabi zuwa ga wata mazhaba daga cikin mazahib na makarantar ahlus sunna wal jamaa almazahibul fiqhiyya din wannan dan haka suna da malamai suna da matsala da shi a nan ba ka tare da shi idan aka zo bangaren tasawu mafi yawan malaman nan sufaye ne shi ko yana da matsala da sufanci dan haka a nan ma ba sa tare da shi sai zamana dai kun wanda suke tare da shi kin su ko ba su da murya mai karfi sai Muhammad bin Abdul Wahhab yazo ya farfado da wannan fatawoyin nashi ya kuma sanya fatawoyin nashi suka yi yadu a duniya dan kana ji wannan to shi kuma Muhammad bin Abdul Wahhab ba ya da alaka da musulmin Afrika mu a Najeriya ka tambaya wai fara ka mana alakar Saudiya da Najeriya addinance su Abubakar Gumi ne
oho
to Abubakar Gumi shi ya riga shi tijani
awesome
to a duk kasashen musulunci har a Ghana farko wanda suka fara kawo ku lamarin izala a Ghana ai su Habibullahi Abdul Samad ne ɗaya daga cikin madrashin wanda ya saba da show daga
gaskiya ne
kafin lokacin a Ghana kuna izala ne ka tambayi mutanen Ghana da
no duk an yi tijaniya ne wannan
duk kasashen musulunci Afrika babu wata alaka addini tsakaninsu da Saudiya sai wannan al'amuran akhira wannan zamanin na karshe shi ya sanya zaka iske to tambayar da zaka mun ci ne to su musulman Afrika da ina suke intisabi a jagorancin musulunci in nake ba sa intisabi da Saudiya sai in ce maka suna intisabi da yankin Morocco ne
okay
idan ka karanta tarihin musulunci Afrika sarki zaki kai research akai zaka ga musulunci ya shigo yankin Afrika yankin Sabana din nan kudancin Afrika ta hanyar ƴan kasuwan da suke shiga yankin Larabawan Maghrib ba ta hanyar yaki ba ka gane wannan
na'am
to su kuma musulmin Maghrib gabaki dan su sufa ne ƴan dariko har yanzu da nake ma magana sun ki ma barin izalar ta shiga kasar su har yanzu to dan haka tunda mu musulmin Afrika alakan mu da Maghrib ne su ko Maghrib gabaki ɗayan su ɗan ɗari ku ne shi ya sanya ba mu san izala ba sai lokacin da su gumi suka fara kawo mana ita Najeriya su Habibullahi Abdul Samad suka fara kawo ta Ghana sannan ma aka fara sanin izala dan haka kafin wannan lokacin ina ce maka duk musulmi in ma ɗan ɗariƙar Tijjaniya ko ɗan ɗariƙar Qadimiyya ko dai wata ɗariƙa da yake intisabi da su baye in kuma bai da kowace ɗariƙa to zaka iske ya yarda da ƴan ɗariƙar a matsayin su ne malamai baya bada su. To wannan shine ban san ko kana da wata tambaya akan wannan tutukin
ba kamun. Eh tambaya na ƙarshe anan sai in dai ka a cikin magana sai ya nuna mana cewa a wannan lokaci duka bi ma'ana ana nuni ne da Morocco. To amma sai ai a darita za a iya ce akwai Tijaniya sannan kuma akwai Kadiriya da sauransu. To shin su kuma su gaba da dukan Morocco muke fuskanta ko dai a'a su Kadiriya su ma da ina su ma suke fuskanta nasu a wannan lokaci?
Wato idan aka ce maka Morocco, na faɗi Morocco da matsala dayyik, amma Maghrib ya haɗe ƙasashen musulunci na yammacin duniya, wato Larabawan yamma, shine tun ka kama daga Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania, su ne ake ce musu biladul Maghrib, al-Maghribul Islami. Daga baya da Turawa suka zo suka tittira su, aka cire wata aka ce Libya, aka cire wata aka ce Aljazair, aka cire wata aka ce Tunisia, aka cire wata aka ce Mauritania, waccan Moroccan sai aka barta da sunan Maghrib na asali. Yanzu an ce Maghrib a wannan musallatin dayyik na wannan zamani ana nufin Morocco kawai, amma an ce Maghrib a wancan zamani ana nufin duk kasashen da zana maka. To waɗannan ƙasashen ai sufaye, idan aka ce maka sufanci sarki zaki, akwai wani abu da mutane suke rodar al'umma, sai ka ji sun faɗi wani sai su ce wani ma ɗan ɗariƙa ne. To ya kamata a gane ɗan ɗariƙa wacce. Sufi shine gama gari, in aka ce sufi ya haɗa da Batijjani da Baƙadire da mai Khalutiyya da mai Shaziliyya da dukkan waɗannan a turku sufiya ɗin, kowace ta shiga cikin tasawuf sufaye. To in na ce maka wannan yankin gabaki ɗaya sufaye, ba wai ɗan ɗariƙa Tijjaniya da Tahdid ba ko Kadiriyya, a dukkan su sufaye ne. Shi yasa na ce maka za ka iske suna da ƴan Islami zuwa ga ko Tijjaniya ko Kadiriyya ko wata ɗariƙa daga ɗariƙu. Ma'anan shi dai sufaye ne. Suka sufaye dama su ne arbabu turub ko ma'abota ɗariƙu.
Muna fahimta sosai ya Maulana.
To wannan shi ne, don haka a wancan zamanin idan an ce maka ba wani ɗan izala, jin musulmi ɗan ɗariƙa ne, ma'ana ana nufin sufi ne. In ba sufi ba ne ko almajirin sufaye ne, baya inkarin tasawuf, sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba kaɗan, wato a wannan yankunan namu muke magana. To wannan dai a taƙaice, to Alhaji Abdullahi da aka kawo masa wannan harin ya gudu, aka ƙone gidan shi da masallacin shi da librarin shi, shi ya sanya maka dashi da yawa an rasa. To da ya koma wannan yankin sai ya ga wannan yankin na Salom yanzu duk malamai suna ta barin wannan yankin, kuma kamar yadda na faɗa maka a familin su Shehu Ibrahim Dalla Salamu, mahaifin shi Alhaji Abdullahi shi fara asalin ɗariƙar Tijjaniya. Na yi wannan bayanin a harkar bayan da ta gabata. Kuma haka ɗariƙar Tijjaniya yana ta yaɗa ɗariƙar Tijjaniya a wannan yankin na Salom. To tashin shi da komawar shi Gambiya sai ya ga duk malaman Tijjaniya suna tashi suna bin shi, wabittali za a waye gari babu ɗariƙar Tijjaniya a yankin Salom saboda ya tashi. Sai tunanin zai dawo. In ya tashi dawowa, tunda rigima ta tsakanin shi da Turawan mulkin mallaka na Faransa, dole sai ya nemi izinin su cewa zai sake dawowa ƙasar su ya zama. Ka sani Gambiya ba ƙarƙashin mulkin mallakan Faransa suke ba, suna ƙarƙashin mulkin mallakan Ingilan. Shi yasa ya sa musu kulin zama a Gambiya. Ba Faransa bane, ba Ingilan ne. Yawwa. To ba sai Faransa ake ta ko ba Faransa bane ba. To da ya ni yin zai dawo sai ya koma shi Chiwawan. Chiwawan shi ne a inda gari ne Chiwawan, amma nan ne kuma babban markazin Sheikh Malik Sy. Shi ma ɗaya daga cikin ɗariƙar Tijjaniya na faɗa maka. Sai ya koma shi Chiwawan ya yi ƴan watanni da zummar shi, tunda Malik Sy tunda daɗewa ya yarda ya yi sulhu da Turawan mulkin mallaka, ba zai yaƙe su ba za su yaƙe shi ba, kawai zai ci gaba da karantar da al'umma addini, tunda dai ya ga sun fi ƙarfin shi. Yanzu yana da alaƙa da su. Sai Alhaji Abdullahi ya sake dawowa ta wajen shi abokin shi Malik Sy, wanda daman na faɗa maka tun baya ya ba shi shawara cewa ya kamata kawai ya yadda makamai ya zo ya zauna ya haƙura da wannan jihadin, tunda dai ga abin da yake faruwa, kafiran nan sun fi ƙarfin mu, sun fi mu makamai, sun fi mu sojoji, sun fi mu komai, mu haƙura kawai mu zo mu ci gaba da karantar da al'umman mu, mu koma yaƙi a tunani ba yaƙi da makami ba. A lokacin Alhaji Abdullahi ya yarda ba, amma daga baya saboda waɗannan dalilan sai ya yarda, shi ne sai ya zo wurin Malik Sy. yace to yana so a yi masa yarjejeniya a nima masa izini a rubuce da wurin turawan mulkin mallaka zai dawo ya zauna a yankin shi. To shine da aka tura wannan takarda na neman izinin zama kafin turawa su dawo, wato masu mulkin mallaka kenan su dawo da amsa ga Alhaji Abdullahi, shine sai ya zama kamar wata uku a ciwa wani wajen maliki. Daga baya sai suka rubuto masa suka ce ba su yarda ya zauna a Tsaiban Yasin ba, sai dai ya zo kaulak kuma ya koma bayan gari kamar kilomita ɗaya da wani abu ya kafa makarantar shi da gidan shi a nan. Sai ya koma gurin da ake cewa Launa. Launa har yanzu nan ne gidan da Shubran ya rayu, nan ne inda mahaifinsa da su, amma gari ya haɗe da Kaulak da Launa ina zato. Abin da yasa nace ina zato sarki zaki ban taɓa zuwa Kaulak ba har yau, ina roƙo daga Allah tabaraka wa ta'ala ya bani iko a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci in samu da ciki.
Allahu akbar, Allah ya sa, Allah ya sa, Allah ya tabbatar
mun taɓa zuwa. So bazan bada labarin ina ya alaƙar Launa da, amma dai na san Launa bayan garin Kaulak ne, abin da wato bazan yi azabi in ce sun riga sun haɗe ba dan ban je na gari ba, amma dai ina da can shekara 100 da wani abu yanzu ai ya kamata a ce sun haɗe ko 80 dora ba ko su kilomita da. To Launa alal abin da nake son kai a fahimta sunan inda ya zauna Launa, to nan ne kuma har yi wafati a nan. Allah ya ƙara masa yarda,
amin.
A gurguje zan faɗi labarin wafatin shi saboda akwai izinin a ciki sosai, sai mu bari haka minti nawa muke sanci zaki
yanzu aka muna da awa 1 da minti 11.
Subhanallah, karatun mu na awa 1 ne ai muke yi ko? To shikenan, bari in zo kan wannan gabar sai mu tsaya haka labarin wafatin shi. Wato cikin labarin wafatin shi, daga cikin malamai abokan shi akwai Al-Hasan Al-Kabir. Sheikh Al-Hasan mahaifin Aliyu Sisali. Aliyu Sisali, to wannan almajirin su Ibrahim Halifa ce na farko. To abokin Alhaji Abdullahi, ma'ana kenan da Shehu Aliyu Sisa da Shehu Ibrahim mahaifinsu abokan juna ne.
Zaman suna da asali sosai kenan, Shehu Ibrahim da Shehu Aliyu Sisa. Zaman suna da asali sosai tun kan mahaifinsu.
Tun kan mahaifinsu abokai ne, bari ma ka ji abotarsu sarki zaki. Alƙawari suka ƙulla tsakaninsu da shi Shehu Abdullahi mahaifin Shehu Ibrahim da Shehu Muhammad Al-Hasan mahaifin Shehu Aliyu Sisa, cewa duk wanda ya riga wani mutuwa, to wannan wani ya taho ya zo kabarin abokin shi ya tsaya ya sauci Al-Qur'ani masa addu'a.
Na'am, na'am shai.
Haka suke alƙawari da juna. Wato shi, to da suka yi wannan alƙawarin, kuma shi Shehu Hassan sai ya ƙara da cewa Shehu Abdullahi ya ce, kuma idan har na riga ka wafati, bayan ka zo kan kabarina ka sauke Al-Qur'ani ka mun addu'a, ga ɗana nan Aliyu Sisa, na ba ka shi ya ci gaba da karatu a hannunka.
Allahu akbar, Allahu akbar, na'am.
To kuma kuwa haka ake tafi daki. Aikin Shehu Aliyu Sisa shi ya fara yin wafati.
Allahu akbar, na'am.
Yana yin wafati Alhaji Abdullahi, sai ya ɗauki babban ɗanshi shine Shehu Muhammadu Khalifa, sai kuma ya ɗauki Shehu Ibrahim, su biyu. Ya ce, ko ku raka ni zan je in yi ta'aziyyan abokina aminina Shehu Muhammadu Hassan. Suka tafi tare. A nan take ma mahaifinsu ya ce wa shi Shehu Muhammadu Khalifa da Shehu Ibrahim, kowa ya rubuta marsiya ta ta'aziyyar rasuwar shi da Larabci, kowa ya rubuta ya kawo. Suka je Shehu Abdullahi ya je kan kabarin Shehu Muhammadu Hassan, ya yi masa saukan Al-Qur'ani bisa alƙawarin da suka yi na duk wanda ya riga wani zai masa haka, ya yi masa addu'a. Sai ya ɗauko Shehu Aliyu Sisa, sai suka taho tare da ƴaƴan nan nashi guda biyu, Muhammadu Khalifa da Shehu Ibrahim. Shehu Muhammadu Khalifa ya girme su, dan haka Shehu Aliyu Sisa da Shehu Ibrahim kamar su ne suke kusan sa'annin juna haka. Da suka taho a hanya, a wannan tafiyar sarki zaki, shi ma Alhaji Abdullahi nashi rishin lafiya na ajali ya kama shi a hannu. Sun zo daidai kofi, rishin lafiyar ce tsanani, kofi gonar Alhaji Abdullahi ce, wanda kuma gonar Shehu Ibrahim shi ma ya ci gado a ciki. Za ka ji ma yana yawan ambatatta a cikin karatuttukan shi, mafi yawan littattafan shi ma wasu yakan yi su a kofi. Gonar shi ce kuma gurin zaman shi ne gurin ba da karatu shi Shehu Ibrahim. To ya gadu wannan gonar daga hannun mahaifin shi Alhaji Abdullahi. Ita ma kofi tana nan kusa da kaunar kamar mil biyar ina da su zuwa bakwai ban dai hadidin nisan ba mali ba nisa sosai kilometers din bai wuce 40 ina da su tsakanin to da suka zo kosu sarki zaki
na'am shek
kin lafiyar sai ta yi tsanani wa Alhaji Abdullahi dan haka har ya zama da ba zai iya tafiya ba abun mamaki a nan ne sai aka samu a sai aka samu wani mutum da ake ce masa Asaid Mamarghe Umarghe da ya ji labarin ga Alhaji Abdullahi a kotu rishin lafiya ya tsare shi nan da nan sai ya nemi aran mota daga hannun turawan mulkin mallaka fasina irin private mota ya tura aka je aka dauko Alhaji Abdullahi daga gonan shi na kotu aka fito da shi gida da suka zo gida sarki zaki sai Alhaji Abdullahi sai ya yi wa Shehu Ibrahim da Muhammadu Khalifa ƴaƴan shi sai musu wani barkwanci haka ka san barkwanci irin kai wa mutum magana haka cikin kaman wasa da dariya haka kaman wasa da dariya sai musu magana cikin wasa da dariya cikin barkwanci sai cewa yanzu kun gane wani takata ko ya gaya wa ƴaƴan nashi ya ce daman na gaya muku yau sai na kwana a gidana a Naira amma kun ga shin lafiya ta kama ni a hanya kamar ba zai yi ba ko amma ya kuka gani Allah ya kaddara an turo mota an ɗauki ni an kawo gida ba da haka ya muku daman sai na kwana a gida yau ba
Allahu akbar na'am
ya sake sarki zaki sai ya tare ƴaƴan shi duka shi Alhaji Abdullahi sai ce ina so ku rarraba karatun Alkur'ani kuma sauka guda ka ji fa dishin lafiya shi na ajali amma abin da yasa a masa shine a zo a karanta masa Qur'ani saboda ya damuwan shi da Alkur'ani da kulawan shi da Alkur'ani suka zo sai suka rarraba wannan zai karanta daga izin kaza zuwa kaza wannan daga izin kaza zuwa kaza aka rarraba farkon wanda ya fara kammala tashi ta karshe shine Shehu Ibrahim
Allahu akbar
ka san ayar da ya tsaya takaddar da ke hannun shi ayar karshe da ya karanta ita ce satajidun ya insha Allahu minas salihin anan ya tsaya cikin suratul kasas
na'am
sai Shehu Ibrahim ce mahaifin shi Alhaji Allah ya ce baba na ida kuma ka san wata bushara da zan maka sai cewa ya a sai ce takaddar da ke hannuna aya ta karshe a takaddar inda na tsaya shine satajidun ya insha Allahu minas salihin ma'ana ayar da Hausa sarki zaki
na'am
wannan ayar ta labarin Annabi Musa ne da wanda ma wasu suke cewa Annabi Shu'aib ne wasu kuma suna cewa ba Annabi Shu'aib bane ba bisa sabanin malamai dai amma dai shi ne sirikin Annabi Musa wanda ya aura masa ɗaya daga ciyayen shi ayar tana cewa a inna ya uridu an yuki haka idan bana tayya hatani ala an tajuru li samani jid baina fa in atmamta ashra fa min nafsi
shay kuri wannan tarihi da zaka ba mu yana da muhimmanci sosai amma kai wani magana anan shay da ka mun roki minti bi wannan shin Annabi Musa ya da yake da yayi duniya ya taba yayi aure kuma ya iyali yana da yaya saboda ba mu taba jin wannan tarihi ba
Annabi Musa yayi aure
masha Allah
kuma ma matar shi ta haihu ba shakka shi
masha Allah masha
Allah Musa yayi aure matar shi ta haihu
masha
ba shakka
mu gode sosai to bismillah shi
to wannan aya
yace
ayyamal jalaini qadaitu fala udwan alayya to shine karshen take ta sace jidine insha Allah min salihin abinda ake ke cewa zaka same ni in Allah ya yarda daga cikin mutane managarta to shine Shehu Ibrahim sai ya tsaya kawai na sai ke baban shi bushara ta ji daidai fadin Allah lallai zaka same ni daga cikin mutane managarta a nan na tsaya wato kawai bushara ne yake fa'ul kenan da abin ayar karshe da karanta wato lallai shi salihin bawa ne to da ya karanta shi ba ya karanta mahaifin shi ya ce wannan ita ce aya ta karshe da na tsaya a kanta sai mahaifin nashi ya ce masa to karanta ta gabanta sai ce wai qala zalika bayni wa bainak ayya mana dalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel to anan dai akwai kaman sun yi fira da qur'ani ne saboda lokaci ita wannan aminci ce cewa yace to wannan dai tsakanin ni da kai ne yarjejeniyar cewa zan shekara 8 ina ma kiyo a matsayin sadakin ya kasa ko ko zan shekara 10 abinda naso yace wannan tsakanin ni da kai ne duk ɗaya daga cikin biyun da nayi ba damuwa na iya zan dauka in takwas din in 10 Allah tabaraka wataala yana sheda akan abinda muke fara shine madogara akan abinda muke fara to anan sai kaman shi mahaifin Ibrahim yana yi musu ishara da cewa lokacin shi ya zo karshe ayyamal ajlaina qadaitu halaqu wal alayya to daga nan bayan an juma lokacin sallah ya lokacin azhar sai shi aljabullahi sai ya ce Ibrahim zo kama ka ba mu sallah ma'ana kai zaka yi limanci mu za mu bika ya kaddamar da shi ya zo sallah sai su sallar azhar har ma anan mahaifin shi yake ce masa sai ce yake ce Ibrahim kaga dai ai a musulunci a ilimin fiqh matafi ai yana iya hada sallah guda biyu ko wato anan sai suka fahimci kaman yana musu isharar da cewa lokacin ajalin shi ya zo gab kenan yana so zai hada da al'asar shi kenan saboda ba lallai bane ba lokacin shi kai wannan lokacin
Allahu akbar Allahu akbar
anan ku ka wai shine sai suka isharar zuwa ga lokacin shi ya taho bayan an sallame sallar ka san me zaka cewa
a'a
sai shi Ibrahim karanta mun Qur'ani
kuma
shi Ibrahim sai sake dauko Qur'ani daga farko ya karanta Fatiha ya shiga cikin suratul Baqara sai da yazo ayar ta ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un sai Allah ya ce shi Ibrahim baraka nan ya isa aya 46 ya karanta Baqara sai Allah ya ce masa bai haka nan sai ce to dauko min jawahir ma'ani sai dauko jawahir ma'ani sai ce karanta mun wani abu a ciki sai ya fara karantawa sai ce to tafi can karshe ka karanta mun da ya tafi can karshe yana karantawa sai da yazo daidai ne yake cewa bi hazal qadri yakfi lil mutabarrikin tafarratan sai ce bar haka to daga nan ne fa sai wafati shi Allah ya kara mu
sai Allahu akbar Allahu akbar
je abinda tarihi wato banyi zaton tarihi zai dauke mu da tsawo haka ba to amma dai alhamdulillah mun ida da tarihi in mun zo yi karatu na gaba da na yi tunanin za mu yi tarihin dan karamin lokaci mu kuma shiga a hadaf na shi radiyallahu anhu cikin da'awa to shi kenan mun bari kai karatu na gaba a tarihin ya danyi tsawo amma dai mun rufe da maganar tarihin magabacin shi radiyallahu anhu kuma abin da yasa na tsawaita haka sai zaki
na'am
ina so in ce ulaika abai faji'ni min muslimin idza jama'atna ya jarirul mafasil ko al majami' wannan su ne shehannan mu kaji iyayen kaji gidan da suka taso dan haka su daman sun gaji addini sun gaji mutunci sun gaji alkhairi kabiran an kabirin ba zai yi ba wasu mutane wanda su gidajen su ma kila ba sai na yi ta tore-tore ba amma da yawa mun san tarihin iyayensu a ce irin iyan wannan gidan ai ba mamaki bane dan sun tashi sun ci mutunci mai mutunci ka san dalili sarki zaki
a'a
duk mutumin da ya tashi a gida na marasa mutunci ba zai san mutunci mai mutunci tunda shi a gidan su ba abin da ya sani ana yi da rashin mutunci sai ba su da wata al'ummar da za a girmama su da ita dan haka bai san ma ya ake girmama mai girma ba ya ake garanta mai daraja bai san wannan ba duk mutumin da kaga bai kyashi bai kunya bai jin tsoron ke ta alhurman mai alhurma ko kai waye a daraja zai wulakanta ka wallahi ko rantsuwa aka sanya ka kai ba za ka yi kafara ba ya tashi a gida ne na kananan mutane marasa daraja dan haka wannan rishin daraja shi ya koya a gidansu zai wa kowa rishin daraja amma wanda ya tashi a gidan daraja wallahi ba zai yi aibata mutane dan haka wannan shine dalilin da yasa na dan fadada a san shi Ibrahim ko ba komai da a ce nasaba tana riskarwa to da sun ce nasaban shi bayan ta riskar da shi to tare da haka kuma shi din ma sai ya zamana a ya tashi akan abinda iyayen shi suke bai bar layi ba kawai ya dora ya ci gaba wato dai a takaice ina so in ce fassarar baitin shi wa Musa Abdurrazzaq radiyallahu ta'ala anhu Musa Abdurrazzaq kusa da yake yaban shi Ibrahim yake cewa izamiyun isabiyun sharifu al-ashl barham yace izamiyun shi Ibrahim ya gaji daraja daga iyayen shi mai daraja ne shi a gadi isamiyo ko mai daraja ne shi akan kanshi kuma shariful asli anan wanda ba su sani ba sai su ce gashi ka ce shi Ibrahim ba sharifi bane amma gashi wa Abdurrazzaq yana ce shi Ibrahim sharifful asli ko
na'am
sai sai ka san akwai mutanen da harafiyun ne su harafin ka suke dauka ana abin da ke nufi da sharihul asli wato mai madaukakin asali asalin shi da na madaukakan mutane ne asharif a sarki zaki a larabci kawai ana nufin mutum mai daraja
oho
asharif
mai daraja
rajulun sharifun wato mutum da shi mai daraja to daga baya sai aka to duk daraja ta kai a ce kai jinin annabi ne to sai ake daukar duk wanda ya fito daga jinin annabi to shi wannan automatic mutum ne mai daraja akan kanshi saboda jinin manzon Allah ne sai ake ce musu sharifai wato masu daraja amma ba wani ana nufin kuma
eh amma sai ya dace yau ina ganin shak munir adam koza ina ganin sa daraja shin ce shak sharif munir adam koza ya dace haka ko dai a'a
saboda a lokacin fiki da matsalan komai sai dai tunda ya zama a mustala da an ce wani sharif ne ana nufin jinin annabi to sai a kauce wannan dankar a rudar da mutane kadai ya zama an yi da abar nasaba da annabi alhali babu ita amma aluga abu ne yardaje a ce haza rajulun sharifun wannan mutum ne mai girma mai daraja shine kawai ma'anan to shine abin da shebra Isha Abdul Razzaq din da yake sharifun asli in yasi ma'ana wato mai madaukakin asali tunda izamiyun ne to ai madaukakin asali gashi shi asalin shi ma dama manyan mutane ne ba dan kananan mutane shi dan manyan mutane ne
masha Allah
wannan da yana ga shi ne a takeice zan takeita anan sai abu da layin tambaya ga masu tambaya minti nawa gare mu yanzu
yanzu haka za mu dauki layi na minti 30 kenan
yanzu mun samu awa 1 da minti 30
awa 1 da minti 26
okay to shikenan za mu dau minti 30 kenan kenan za mu tsaya kaman 11:40
eh insha Allah to jama'a za mu bude layi kenan kai da zaka kira kai kokari ka tsaya kan topic abinda shehi ya tauye magana akan sa shi zaka yi magana wanda shehi bai magana akan sa ba in ka zo da shi ba za mu tanka ka ba sannan alhamdulillah wannan tarihi shi tarihi shi ake wai a san cinikinka me ma'ana tanka a san cinikinka anan in ka ji labari da shehi ya ba mu tun kan kakannin Ibrahim kana ganin nasaba ne ake kawo maka akan akwai ilimi da fannoni daban-daban da yawa amma an fi tsayawa wa alqur'ani da kuma fasarin qur'ani da kuma bi ma'ana jajircewa a cikin alqur'ani nasaban shi Ibrahim ke anan mun ji dadi kan da shi yayi maganar sa kola ku tsaya 1 seconds wannan magana na da very important shi yayi magana a yau tun daga yau mu dauki notes Sheikh Muhammad Koza ya gaya mana nan wannan magana tana damun mutane da yawa sosai ga masu cewa Sheikh Ibrahim a sharifi ne Sheikh Ibrahim jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Sheikh Ibrahim to anan sai ya dauki kaman seconds daya yayi mana bayani da ya shiga cikin kwakwalwa sosai in kaji a cikin littafin Sheikh Ibrahim ko kuma cikin littafin wani Sheikh Ibrahim a ce maka wai Sheikh Ibrahim ya kamanta da shi da sharifi da wasu ababa a'a wai ba sharifin irin wanda kake tunani bane Sheikh Munir Adam Koza ya walwale dan cewa a'a ita wannan manan sharifin nan tana nufin cewa mutum ne mai girma saboda anan kai da zaka bibiye mutum haka na tsaya kana ganin an nuna cewa Sheikh Ibrahim nasaban sa ya fito daga ukuba ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka nuna irin jihadin da suka yi har kan mahaifin Sheikh Ibrahim akan Sheikh Ibrahim shi yasa jama'a anan very important zamu cire nan ga inda shi yayi wannan magana ya very important ga masu cewa Sheikh Ibrahim sharifi ne shi ya dauki minti seconds daya yayi mana bayani wannan sharifi da suke ji ina sake maimaitawa wannan sharifi da zaka ji a ce maka Sheikh Ibrahim ko ka ji wani ya ce wa Sheikh Ibrahim sharifi Sheikh Ibrahim Adam Koza ya nuna muna a'a ba sharifi bane koda yau muna nan koda gobe ba muna koda shekara nawa ne shekara 100 ko menene bayan ba muna Sheikh Munir Adam Koza a yau ya mana bayanin wannan sharifin nan ba nasaba na jini zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a sharifin nan ma'anan sa mutum ne mai daraja mutum ne mai girma ma'ana ta kenan shi yasa za mu tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai zaki.
Na'am, kola ya sunanka daga nan kike kira?
Sunana Muhammad Abubakar daga kasan Kamaru.
Masha Allah, Malam Muhammad Abubakar, kana tare da Sheikh Munir Adam Koza akan wannan live.
To, sarki zaki, Allah ya saka ma da alkhairi, kuma ina gaida shehi na shehi Munir Adam Koza.
Yana jinka kuma ina amsawa.
Gaskiya tarihin nan ni tun nake ban ji irin tarihin wannan takaitaccen tarihin nan ba Allah.
Na'am.
To kawai dai zamu ce saka alkhairi kuma Allah ya sa dai kar a tsaya a zo a kawo mana tarihi, gaskiya muna bukata sosai tarihin shehu wannan mu.
Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Shehu da iya kokarta duk da jama'a sun masa yawa kuma ayyuka ya masa yawa. Kuma ka san ba mu kade bane, amma kaga yana iya kokarin sa. Insha Allah mun gode maka, Allah saka da alkhairi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola Malam Abu, to Malam Abu Jafar, kana tare da shehi na Sheikh Munir Adam Koza kan wannan layi?
Ai sarki zaki, ina gaishe ka, ina muka fatan alkhairi, ina gaishe da babban babanka.
Muna ji ko muna amsawa?
To ina muku fatan alkhairi.
Masha Allah.
Sarki zaki, na ji dadi daga cikin maganar ka, da kace kar mutum yayi magana a face maganar da malam ya fada da baki shi ba.
Haka ne.
Insha Allah tambayoyi na, insha Allah ne da malam yayi zan fada, mun kuma kai na kauce ka mayar da hanya.
To na gode. Mu je.
Masha Allah, sarki zaki, tambaya na farko.
Na'am.
Shaq
Tijani radiyallahu anhu.
Allah ya dare shi.
Amin.
Allah ya ji dansa. Kana ji ba?
Eh.
Ka mai shi waye ne kalifan gari kan Tijaniya?
Wannan magana ga ya akwai ba shi kan tabbace ne dan taura kai. Da bakin ka kace. Eh, da bakin ka kace. Abin da shi ya tattauna da bakin sa, shi zaka yi tambaya akai, ko ba haka ba?
Okay.
Eh, amma tambayan ka nan ai shi bai magana, bai magana akan haka ba matan.
Sarki zaki,
magana Shehu Ibrahim akai.
Ka bari a ja wucin nayi kuskure.
To shikenan, masha Allah, mun gode.
Na'am. Kamun shi mai gidan gaba ɗaya, shi wanda ake magana shi yanzu, shi Sheikh Ibrahim Iyad.
Eh.
Waye ba shi da
dika? Waye ba Shehu Ibrahim dika? To mun ji na ɗaya kenan.
Wane ne kalifan dika Tijaniya kamun Sheikh Ibrahim?
To okay, wannan wanganin ka duka ba yi ba ne, amma
sarki zaki,
eh, tuna ka yi mai na shehi ya fi da
Abu Jafar.
Malam Abu Jafar, kana jin malam? Eh,
Allah Abu Jafar abokina. Da Allah zan nemi wata alfarma sarki zaki.
To muna cika malam.
Wurin murin Malam Abu Jafar zan. Malam Abu Jafar.
Malam Abu Jafar, malam zai nemi alfarma a gunka.
Almajiri ne.
Oyo.
Ka riƙa kokari ko yaushe dai program ka kira, ni kana sa mun nishadi wallahi, saboda in dai gaba yau ni kuma sai in yi dariya, ba haushi nake ji bane. Ni dariya nake wallahi, kawa ina nishadi. Amma sarki zaki, yanzu banda abin dariya.
Na'am.
Ya ce wai kafin Shehu Tijjani, wai Halifan Tijjani, dan Allah ka ji abin dariya, ka ji kuma ji. Ito wai kafin Shehu Tijjani, ka ji sabon sarki zaki, Shehu Tijjani.
Eh,
wai Halifan Tijjani, ka ji abin dariya.
To, wata.
Abu Jafar aboki na, barka da zuwa.
Wannan ɗalibin ka ne.
To, yo. Oyo.
Na gode kware Abu Jafar,
kana kokari. Kuma wallahi manzansa ina ji dadi, yana da gai, akwai girmamawa a cikin manzannin sa sosai. Yasa ina ji dadi sa sosai wanda ta bin yazo.
Ai sai mun yi abu. Sai mun yi abu ta Abu Jafar.
To ka ji ko? Malam Abu Jafar, malam washe kun yi abu ta
sosai. Ai yanzu ma akwai ta kulli.
Masha Allah.
Na kike gaisa ba ni shi ya sanya.
Oyo. To to Malam Abu Jafar, don bari magana tambayan kai ya tsaya kan topic sosai, ya kure.
insha Allah sarki zai sa kan kace
eh na farko dai wanda ka tambaya na biyu wannan bamu yadda shi ba mun doki
na
janye ah wannan ba mun doki ai ka ce wata wa Sheikh Ibrahim Tarika ko ba haka ba 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 damuwa wannan shei zai amsa
bari ba shi amsa mahaifin Sheikh Ibrahim Alhaji Abdullahi Sheikh Ibrahim kanshi ya faɗa
wato
wanda aka dika hannun shi shine mahaifin Alhaji Abdullahi
to kaji ma shei ya baka amsa wai mahaifin Sheikh Ibrahim shi ya ba Sheikh Ibrahim Tarika Tijaniya
na'am sarki zaki
na'am
shi karanta da mu diwani na Sheikh Ibrahim ya ko
har yanzu dai bamu shiga cikin diwanin ba ma sannan
to mu kaji ma aiki har yanzu
har yanzu halkan mu bakwai kiga bamu shiga cikin ma diwanin ba ma sannan
na'am
okay na'am
na fahimta sarki
na'am
mallan yayi magana akan cewa epidemia lokacin da yake shi ba ma wani ba a san shi sosai ba dan haka ba shi da ilimin da bai kai irin malami wanda za a bugi gaba da shi ba a ce yana daga cikin manyan malama wanda za a fada
kai kace in kafta topic in komo da kai baya malam bai ce bai da ya barin gyara makan da malam ya fada malam ya ce ni na yi ma malam tambaya na ce ai in an ce malluman dariƙa bi ma'ana ada ba isala to amma Aisha Ibn Taymiya ai ya riga Sheikh Tijani zuwa shi yace wannan lokaci fatawan Sheikh Ibn Taymiya akwai gaddama a ciki akwai malluman da suke gaddama shi shi yasa wannan lokaci ba samu an yadar da shi haka sosai shi zuwan Sheikh Imam Abdul Wahhab shi yaje ya tada wannan fatawan Sheikh Ibn Taymiya bi ma'ana ya bashi karfi da kuma Sheikh Abubakar Gumi ya kawo Najeriya da kuma mu kuma a sunan shi nan Mala Abu Samad ya kawo daga Ghana to abin da ya faɗa kenan
sarki
kenan Mala bai ce shi bai da ilimi Sheikh Ibn Taymiya bai da ilimi ko bai ce
sarki
zaki na'am Mala
ka jira zan ba Abu Jafar wani magana guda daya
to
Abu Jafar Ina ce ta asubanci yayyata da wani bata sawa in mai rashin adalci.
Na'am.
Ni ko da wasa ba zan taba cewa Ibn Taymiya ba malami bane. Ai malami ne Ibn Taymiya. Saboda abubuwan da ya kaddamar wa duniyar musulunci. Ba dan da rikicin da yake da shi da malamai ba a bangaren abin da ya shafi aqida. Zan iya ce maka yana ɗaya daga cikin malaman da suka taimaki addinin musulunci da rubuce-rubuce da yawa kaji daya
masha Allah
na biyu ni yanzu akan kaina abin da nake dauka Ibn Taymiya da littafin shi da ilimin shi sarki zaki
na'am
kifi ka san kifi
eh kifi na'am
abin da nake nufi kifi akwai nama a ciki akwai kaya
haka
akwai kanni
oho na'am
dauka Ibn Taymiya in karanta sai dai zan yi taka tsantsan kamar ina cin kifi ne akwai zan bai kamar yadda idan ci nama tsoka ba in yi ta sawa a baki ban da damuwa a kowace tsoka sai na diba ya akwai kayar ko babu inda kayar in zare kuma da ruwa na a gefe da sabulu din na gama in wanke hannuna saboda kalli ni haka na dauki Ibn Taymiya ma'ana akwai wurin amfana akwai wurin da in ka bi zaka zare wallahi tallahi sarki zaki na yadda Ibn Taymiya malami dai ke na biyu Ibn Taymiya a cikin malaman yana cikin malaman da Allah wa kirin baiwa sarki zaki bari in fadi kila Abu Jafar bai san wannan ba
na'am
ka san bai Allah wa sarki Ibn Taymiya
a'a
intelligent mu bala'in kwakwalwa Ibn Taymiya duk abin da ya haddace wa yake
na'am
shi ya sanya yana a gidan yayi a taure zai iya maka talifin da tafi mafi yawan abin da yake rubutawa ba littattafai yake tarawa ba ya daga wannan ya dubo ya kwafo ya rufe dan a mafi yawa abin da ke cikin kwakwalwar shi ne yake rubutawa shi ya sanya ma aka samu kusakurai saboda ba ta hariri abin da ke cikin kwakwalwar shi ne idan abin yawa shi kuma za ka iya samun wahani Ibn Taymiya Allah ya mai baiwan haddan abu yana da kaifin hankali yana da kwarin hadda yanzu wanda Allah ya wannan baiwar ka kaddara yau bai ko da zan zo in ce Ibn Taymiya ba malami bane ba fa ba sai ko shi daga ta ba ni ne kawai ne kariya nake biya ta
na'am
dan haka Ibn Taymiya malami kuma ba ita kudi dai in yarda ta da kowar dan izala ba ina fata abin da na sanya ka ibul jamiya ne ko dan izala yadda ko kai yadda ko dan dika yadda ko kai yadda na sai ibul jamiya malami to ni ko da nake da wannan aqidar a zuciyata na yadda har a zuciyata haka ne ai ka zo ka ce na ce ibul jamiya ba malami ba kaman ka zance ni ai a bari in na faɗa sai a ce na faɗa dan Allah ai hakuri abin da ban faɗa ba kar a ce na faɗa ai hakuri
da to mana Abu Jafar don Allah zamu kara maka binci daya kullu tana da yau
ni lokaci ya dafa ni ma ina so wallahi dan mallam ya ta magana da abun so ma ya tsawai da
rai eh abin da sa mallam ya magana dole ni magana magana kai ka kawo shiradi kace zaka faɗa abin da mallam ya faɗa abin da mallam bai faɗa ba mu tsayar da kai mu maka gyara haka kace eh sai sa muka shigo sai sa don Allah zamu kara maka minti dai callers na da yawa ita ba har yanzu dai baka yi tambaya ba dai
sarki zaki
kai
hakuri ba ina so in kallaba wa malam babu kiyayya babu ta'assubanci tsakani na da malam ba wani abu wallahi da nake so in kallaba mar wanda bai faɗa ba
ko kuma
sai dai wajen maganar nawun abinda nake nufi kamar yanda ai ya faɗa cewa ba a san shi ba kamar yanda sai da wani ne yazo kamin nan fadawoyin
da
suka
dauka ka
ko
na ah wai ya ya sake dauka ka na'am ya sake
babu yayya babu komai tsakani na da shi ya hakuri yana fadin maganar nan ba komai wallahi
masha Allah to bismillah ita tambaya
yawa sarki shine kawai anan tambaya na na karshe sarki
na'am
zan tsaya da shi duk sauran na hakura
na'am
Sheikh Ibrahim Niyaz shin wanda suka wajen shi ma'ana inda yake suka je suka yi karatu ya ba su karatu ko kuma su sun je yin bauta ma'ana ba wai ina nufin bauta ta tsakanin Allah da bawa ba
hidima hidima
eh
na gane hidima kake so ka nufi kake nufi
hidima nake nufi saboda irin sarki an samu malami daga cikin malaman dariƙa yace duk wanda suka je wajen shi ba karatu suka je ba sun je mar hidima duk wanda ya zauna a garkashin shi ba karatu suka je ba kuma duk wanda ya zo yana magana dan dariƙan tijaniya ne yayi ra
kai malam dariƙan tijaniya kaga ce kai dai magana kawai kace wani malami ya ce kawai
Abu Jafar
dan dariƙan tijaniya ne sarki
kai ka ba shi dariƙa
bari in ga bar kowa ya sarki zaki bari in ga bar kowa ya
malam tanko yake ni
tanko dogo Tanko Togo dan kogo ne yaran Abdul Jabbar ne dan kogo ne
shei ko
shakka babu dan kogo ne
ina da tambaya anan
okay
ba ina tambaya in tafi
eh muna jin ka
yanzu abin da nake so mallam ya ansa min shin shi mallam Tanko za mu iya kafa hujja da shi magana shi a Tijjaniya ko shi ba dan Tijjaniya bane in ba dan Tijjaniya bane mallam ya fada yanzu musani
to shikenan mun gode ko da ke wannan tambayoyin ka duka ba shi akan topic amma ba mu son ka ya hakuri abinda ka fada ga duka kai min ga adalci duk abinda ka fada yau ko da ke mallam ya tunda mallam yayi magana ciki dole mallam zai maka runta liki kadan amma kai kanka san cewa tambayar da kai yau duka ba shi kan topic duka ba mallam da tauna ba dukka malami ta tsawon
kuma magana ne akan su shi yasa tambayan ba zai zo kai tsaye ba kuma na san babu lokaci kuma akwai masu kira shi
amma duk lokacin da muka baka a lokacin da muka baka ko mai program anan babu washi wannan pro babu washi wannan lokaci yayi
na jeji
yasa ya kuri bari malam ya amsa wannan topic sai yasa next time don Allah shi ka gyara tambayan
ka shi malami sarki zaki
na
wajin ka bai cikin topic amma magana da Sheikh Ibrahim wai waɗanda suka je karatu wurin shi karatu ya ba su kuka an wannan Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salalu Hussaini ya faɗa duniya na ji a BBC a shirin kusan malaman ku yace yana daga cikin malaman da ya karanci ilimin hadisi a wurin sako Sheikh Ibrahim ya karanci ilimin hadisi a wurin Sheikh Ibrahim kaga shi sheda ne dan haka
BBC shi ma chief imam magana Sheikh Nuru Enu Sharutu shi ma ya faɗa wai ya koyi nahu a wurin Sheikh Ibrahim
na'am sarki zaki duk abin da ya kawo wannan mutane ne guda biyu suka hadu suka wato Ibrahim Kazafi Tanko Togo ya fito yayi surutan shi Musa Asadu Sunna ya dauko ya kunna su ne Abu Jafar yaji suka rude shi amma ya kamata ka sani tsakanin Asadu Sunna da Tanko Togo bai kamata su hadu su shirya shi Ibrahim wani Kazafi ka dauka kai yadda ba Tanko Togo nan dan kogo ne kuma kowa ya san yan kogo tsakanin su da Ibrahim a kiyayya Asadu Sunna nan dan izala ne kowa ya san ɗan izala da kiyayya tsakanin su shi Ibrahim dan haka yanzu ni ka yarda in zama sheda in zama hujja a izala ni to in dai mutum da ya zama hujja a izala wani da kamata ya zama asalin sunna da tankuto ko sun zama hujja da riƙa to me ya hada da ita kiyayya makiyar da za a maida hujja da riƙa tijaniya saboda Allah dan dai an dauke mu wasu shawara ki shaka tafi Allah ya dauke a dauki kola na gaba
masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kola kai akwai mun barka kan layi kajima mallam Abu Jafar muke tare da shi da ya wuce to ya so na gargada yake kira
ina kira ne daga nan birnin Niger Niamey
masha Allah to muna jin ka kana tare da Sheikh Munir Adam Koza kan wannan layi
sai
ya yi fata alheri. Masha Allah, yana jikin kuna amsa.
Mun saurari karatu, mun ji daɗin karatu.
Na'am.
Allah ya ƙara da Allah ya kada gobe.
Amin.
Kuma muna ba mana hakuri shi ta hakuri da masu masu kira suna magunguna wanda ke ɓata mallan daren.
Maganganun da ke yau duka ba wanda ya ɓata rai. Eh man garin yau duka ba wanda ya bace rai.
Rai mun gode mun gode.
Mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ba kana da tambaya?
Ah ba ni tambaya. Kawai kai da ya fata fursan faida kawai nake bukata mallan shi ne.
To insha Allah insha Allah.
Gode mun gode mun gode Allah ya saka da
alkhairi. Gode Allah ya saka da alkhairi mun gode.
Ya saka da alkhairi.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Aliyu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to malam Aliyu kana tare da Sheikh Munir Adam Koza kan wannan layi
da farko sai ina jinjina ma
muna amsawa
Allah ya kallana sai wannan wani shi ma babban bako
na'am
malam Munir Koza ina mai fata alheri
masha
Allah kuma Allah ya kana da mun gaskiya ba mu iko ki
amin 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 ya rabbi
to zan mallan yan uri zan bi kaida irin ka shafin ka
na'am
ni na so sai an sa kaida da ma ka sani
na'am
so ya yi kaida ya da ya mutu ya zo ya tambaya in ya so kuma mallan ya jawabi
haka
ya fi
na'am
to a yanzu kun da mallan ya ta karshe da gari da zan daura ta yin tambaya ita.
Okay.
Ni a tunani na idan yau a ce yau shi ɗan Usman Bauchi Allah ya ƙara mai lafiya Allah kuma ya ƙara mai ƙarfin imani da ɗaukaka.
Amin.
Yau in ya yi magana idan na zo na zauna wani wuri ɗaya karatu ya na ce da can ban taɓa magana ba yanzu muƙaddara a ce shehu ɗan Usman Bauchi ya ce a ɗariƙa ala yin kaza muƙaddara ma ya ce a ɗariƙa ala yin maulidi tunda maulidi yana cikin tsarin ɗariƙi ga ala yi to sai na zo na zauna ina karatu sai na ce da shehu ɗan Usman Bauchi ga maulidi ya ce ya ce a ɗariƙa ala yin kaza ina ganin ni da kunne murya don yin bayani tunda ni ba na ɗariƙa to ban ga inda na zauna ba na wa wani ƙarfi ina na yi kawai na bi murya wani malami na dariƙa wanda kuma a dariƙa na san shi ya yi bayani kuma a shafin da duniya ke gani ni kuma sai na dauko bayanin na kunna a tsina na yi bayani cewa ga abin da na ji ga bakin wani ko bisa ga rai ina doka da a ce kamar na taɓa yin magana kamin wannan lokaci da za ta yi a zarge ni da a irin da in wani malam wani karya wannan shi zai sa in tambaya ta alhamdulillah mallan tun kusa halka ka ta uku da fara karatu kai wasu bayani kan da su ta yi abin da shi hidala musamman yadda aka kafata ka bayani akan Abdul Sheikh Ismail Idris da Mallam Abubakar Mahmud Gumi wanda ka yi bayani cewa ita izala ga yadda aka kafata asali Mallam Abubakar Gumi shi ya zo da manufofin izala kuma shi ya ba da tsari ya komi amma lokacin yana shugabancin jama'a da ya zama sanadiya haka ba zai iya kafa izala ba saboda cikin tsari izala da ƙudurinta Mallam Abubakar Gumi ya kawo ta da shari'inci ya za a kafurta duk wanda a cikin jama'a domin yadda kai bayani ka ce mana sabalin Idris ya je ka mallaka ka kuma ya ce Sheikh Ismail Idris ka je ka kafa izala waɗannan mutanen da nake tare da su duka ban yadda da su ba ka kafurta min su saboda duk ban yadda da su ba so yanzu abin da nake so in sani shi malam Musa Yusuf Asad sunna da ya dauko muryar malam Tanko ya kunna kamin ya da'awa abin da ya faɗi shi yana da hujjar yana da mutane da dauka kunna shi kuma Sheikh Munir Adam Kozo da yazo yayin bayani akan Mala Abakar Gumi da Sheikh Ismail Idris ayyo bai kawo video ba abinda nake so na karshe wanda zan magana dukkanin mu mun yadda Alifan Tijaniya na Najeriya yau mai alfarma sarkin Kano da Musi mai ne dukkanin mu yadda da mu da mu yadda dan dariga ne haka ne sarki zaki
na'am
to ni yanzu ina da video a daidai lokacin da ake ganin cewa an kafa izala wanda malam Karmamu gude bayani akan yana yabba masakin Kano Muhammad Sanusi na dai sannan yana bakin ciki ba da yadda aka samu sabani tsakanin Sardauna har abin yasa da jiya aka cire Sardauna idan sai Abubakar Gumi ya irin wannan bayanuka akan ma jagororin dari a wannan lokacin to kuma a ina aka samu wata hujja da ta nuna cewa ya ce a kafarta duk wanda ke cikin jama'atu jama'atu ta kunshi Sardauna sarkin Kano da duk wani sarki inda musulmi ne sannan yana cikin JNI da kuma shugabanni na kasa kamar da shi ya bayani ya ce ta hada shi malam Musa yana da hujjar da ya kuma kafa kuma ya bayani shi kuma Sheikh Munir Adam Kozo da ya yi da'awa cewa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da Sheikh Ismail Idris sun kafa kungiyar izala da umarnin Sheikh Abubakar Muhammad a kafa duk wanda ke cikin jama'atu shi kuma muna fiye ne ba shi ne ya kawo bidiyo na hujja wanda za mu aiki da ita mu san cewa yadda ke zargin malam Musa yayi kazafi da malam Musa na murya to shi kuma yanzu shin ya yadda shi kazafi yayi ma Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da Sheikh Ismail Idris ko kuma gaskiya wadi wannan ice tambaya ta Allah ya saka muku da alheri Allah ya shiku lafiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi to mun gode
to bai bar rubuta ba saboda babu abun rubuta hannu tunda zina dubawa amma zan yi gaggawa in magana saboda kar in mance wani abu daga cikin maganganun shi na farko cewa da yayi malam Musa ya kunna bidiyon malam Tanko to malam Tanko ba dan da shi bane dan haka da malam Musa da malam Tanko Brady ne yake bugon fanke akan shi Brady duk abu ɗaya ne duk makiya ne dan haka Brady ne yake bugon fanke yadda malam Musa ba zai faɗi magana ta zama hujja ba malam Tanko ba zai faɗi magana ya zama hujja ba janabi Shehu Abdullahi ta'ala anhu so wannan ba in kunna bidiyon shi da man ma bai kunna ba da shi ya zauna ma yake kawai na ce muku kaza saboda yanda zai iya kin shi Ibrahim ya faɗi abin da yaso akai to zai shi ma Tankon zai kin shi Ibrahim ya faɗi abin da yaso alal aqalli dai ga Sharif Ibrahim sallallahu ya faɗa da bakin shi ya koyi ilimin hadisi wajen shi Ibrahim ga Chief Imam da bakin shi ya faɗa koyi ilimin nahwi shi Ibrahim kaga ashe ko ma waye fito shi Ibrahim bai koya kowa kuma kaga ya ƙarya tun daga waɗanda aka koya wa sun fito kun faɗi cewa an koya musu kuma ba su ma ji wannan magana balle a ce sun zo ne dan kare shi Ibrahim suna bada labarin yadda suka yi karatu ne suka faɗi ga inda suka karanta ne littafin su dan haka wannan kenan na biyu maganan da nayi akan Abubakar Gumi da Sama'ila Ibrahim Sama'ila Jesus ni ban ce Abubakar Gumi ya ce a kafa kungiya a kafurta mai yan cikin jama'a to ba haka nake ba na ce Abubakar Gumi yana so zai kafurta malaman Najeriya amma kuma yana karkashin kungiyar jama'atu wadda kuma dukkan malaman Najeriya suna ciki da dukkan bangarori Tijjaniya Kadiriyya da sauransu dan haka kungiyar da zai amsa wadda a cikin kungiyar akwai kafurta malamai ba zai iya tabbata ta direct ba dan dole da lokaci da ya fito da sunan izala abubuwan da Sama'il Idris ya rika yi na kafirta bari in diba in ga Allah idan zan samu bidiyon Sama'il Idris yana kafirta ɗan dare ku yana cewa kafirai mushrikai da Allah a dan bani dama kadan ni ba tare waɗannan bidiyoyin nake yi ba idan na sanya Allah ya sa inganta da wuri idan na sanya ta sai yin maganar abinda nake son yin magana da ƙarshe kaman wani ya mun fuwa da tsince tun da jimawa Yeah. to bari ina ci gaba da jawabi ina neman bidiyo din sarki zaki
na'am
inda ke cikin kungiyar izala na kafirta mutane Abubakar Gumi na shugabancin wannan kungiyar ta jama'atu nasarar islam ba zai iya fitowa da rayi ba dan haka abinda kawai zan mai da tambaya ga waɗannan mutanen menene matsayin Abubakar Gumi a izala shin dan izala ne ko ba dan izala bane shin jagora ne izala ko ba jagora bane izala kai kenan na biyu su koma tarihin kafa izala da aka yi a Jos a cikin shugabannin izala akwai suna Abubakar Gumi babu biyu kenan uku ranar da za a yi taron kaddamar da izala sun gama yadawa cewa Abubakar Gumi zai zo wurin taro sai aka ga bai zo ba ya turo wani ya wakilce shi a wurin taron dan haka da tsarin shi da komai ya kafa izala amma ba zai iya fitowa a lokacin ba yana jagorancin jama'atin nasarar islam wannan su je su binciki tarihi su ji da sunan shi a cikin board members na kafa izala ko babu babu da na san wannan maganar za ta zo yanzu da na dawo da bayanin su wane ne ma mutum bakwai na farko da kafa izala da waye waye shugaba waye fitiri su waye members ba Abubakar Gumi amma shi ya ba su strategy na aiki gaba daya so wannan kawai abu ne da in aka cire in aka koma wa tarihi a baya shi tarihi baya ƙarya kuma tarihi ba shi baya wato zan yi cewa ba shi da tausayi tarihi haka malam suke ta tarihi ba da tausayi duk abin da kai kattabawa zai kawai wuce abu na uku da maganar cewa Abubakar Gumi ya yi jajen abin da ya faru ga Halifa Sanusi na farko Allah ya kara masa yarda Halifan Ibrahim sarkin Kano kuma farko wanda aka cire na ga bidiyon amma ya sani tsarin izala ne izala in dai kana da wata madogara kana da gwamnati a hannu ko kana da sarauta ko kana da kuɗi ko kana da wata daraja duk kafirtawar da za su maka za su yi dariƙa za su cire ka Halifa Ishaq Rabi'u ya wafati Balalo ya fito ya yi ta'aziyyar shi ko bai yi ba ya ce Allah ya fi kanshi ko bai yi ba
na'am
har Sa'idu mai kwano gusau ya fito ya ce abinda Balalo ya kuskure ne
na'am
kuma yanzu wannan kalmar da Balalo ya yi magana ta girmamawa da ta'aziyya wa al'ummar musulmi da fatan Allah ya ji kan Halifa ya Ishaq Rabi'u ta nuna cewa izala sun yi da dariƙa tijaniya kenan ba ta nuna ba dan haka ina ƙara faɗa duk dariƙar ka in kana da kuɗi ya izala za su girmama za su ma fatan aljini abinda ya sanya Balalo ya yi ta'aziyyar Halifa Ishaq Rabi'u sun san yana da kuɗi kuma sun san suna zuwa wurin shi su yi maula ina faɗa gaba gari yana da kuɗi ko suna zuwa wurin shi su yi maula dan haka Allah ya tsino da 'yan dariƙa amma banda Halifa Ishaq Rabi'u sai kenan bari in bada misali akan kasance zaki I'm sorry saboda dole ne in yi shafi bitin wannan saboda akan kasan bada misali kwarai ka dawo in jigo
zan bada misali a kuri fa
wallahi sai na bada misali wallahi sai na bayar
na'am
wallahi sai na bayar
na'am
ni ke so fito fili cewar da Abubakar Gumi yayi jajal abin da ya faru ga Sa Halifa Sanusi
eh
sarki zaki kai dan dalika ne ko ba dan dalika ba
dan dalika ne
ka ta koyewa
a san ba ta ba koyewa ba
da ko ni amana da kai wanda bai san dan dalika bane kai
kowa ya sani kowa kullun na nana sawa
mahaifan ka fa
duk ɗan tsarika ne
a nan shafin duk duniya mai hawa shafin ka ya sha ganin asali sunna yana ma addu'a na mahaifan ka addu'a dan ya daina tsarika ne asali sunna ya daina tsarika ne
a bai da tsarika ba
to kika kai daga tsarika shi yasa ya maka fatan alheri yayi wa iyayenka addu'a Allah ba su aljanna ko bai taba yi ba
yana ko ai wannan ko san ka ba yayi ko
duk ɗan taƙiyya ne na rantse maka da Allah na rantse maka da Allah ɗan taƙiyya ne abin nan duk da asali din nake faɗa I'm sorry to say karatu ya zo kan wurin wato kai
hakuri wannan ba saboda halaka na da shi bane
wallahi tsaya ka jinga ma kai hakuri bana aibatawa amma fa in nazo kan karatu kuma bana ɗan kafa in dalili ya biyo kaina dalili ya biyo kan maganar da zan yi banka Billahi allazi la ilaha illa huwa duk wannan addu'ar da asalin sunna yake maka bata shiga zuciyar shi ba in ko ta shiga zuciyar shi ya fice daga idan
a ba shi kana gani Allah sai da suna yana gani cewa ni kafiri ne.
Wallahi tallahi bai yadda da abin da kake yi ba. Wallahi bai yadda da abin da kake yi ba. In ya yarda ya fito ya ce ya yarda da abin da kake ka ce ba ni wadan dariƙa ne dan faira. Yanzu ka yarda da dariƙa da faira ka ji me zai ce? Dayan biyu. Ko dai ya fita ka daga dariƙa da faira. Ko kuma wallahi abin da yake faɗa maka wallahi ƙarya ne yanzu ce shi bai yarda ba. To ji haka. Wannan tafiya suna yin ta. So abinda Abubakar Gumi yayi na jajantawa Halifa Sasanusi Allah ya kara masa yadda. Mun riga mun san me yake faruwa. A shafin nan ana yin wannan kunya. A shafin nan ake yi. A zo a ce Allah ya wa mahaifanka albarka, Allah ya ji kansa, Allah ya sa su aljanna. Ba mu sani wakila ko kana bi bayan fage kana tura hadiya.
Lokaci ka yaka, amma akwai mutane uku, Malam Amali ba da dan wannan dan duburkai da kuma ya kuri
shi
ba su dawa.
Ana maka addu'a da daidai kudin ka ne kawai.
Wa ya sai wani kudi, wani kudi nake. Wai ya zila.
Idan ka sanya ta samaila Idris, koda kafin a tashi ne, ina ta dubawa rai.
Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Don Allah kowa ya kira yanzu don Allah minti kadan kamar biyu domin lokaci ya kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki.
To dan zumburkai kana da minti biyu.
To sarki zaki da jira muke da godiya.
Masha Allah.
Da fatan alheri sarki zaki.
Masha Allah muna jinka.
Kuma muna ba iyaye addu'a sarki zaki.
Masha Allah ina godiya.
Muna wa malam godiya Allah ya saraka da alheri.
Amin.
Tambaya ta sarki zuwa ga malam guda ɗaya ce. Hello salamu alaikum.
Sheke yana jinka.
Ni tambaya ta ne akan karatun da yake zuwa. Wai me yasa in sun hawo shahin na sala tambaya ba su iya tsayawa akan tofi sai su tauce akan magana da malam yayi. Me yasa suke mai wannan haka? Tsantsan magana shi sai an canza.
Na'am.
Dan Allah inda wani dalili ina so malam ya mana bayani mu gamsu mu ma da muke bin shi.
Saboda
mutum biyu sun hawo ba iya bari ka magana da yayi ba daidai wa ne da.
Masha Allah. Tambayan kana da kyau. Mun gode. Tambayan kana da kyau sosai. Masha Allah.
Saka Allah wannan dai kina su ya kamata su iya amsa tambayar nan. Kar in kira da kaina. Amma dai ina da wani taka tsantsan. Duk abin da na san zan fito in faɗa. To na kan kiyaye na farko in kiyaye gaskiya ta. In dogara da dalili. Ba magana nake zuwa kawai ina faɗinta ta san zuciya tunda idan magana ta bi kan hatta kusanci na wanda ake ganin ba ma tare da su in ta kama zan musu adalci in wuce. Matsalar yau misali lokacin da wancan ya shigo da a ce na taɓa faɗa na ce Ibnu Taymiyya jahili ne misali duk wanda ya zo nan ba sai ya sauka daga maudu'i ba zai iya tsaye akan magana ta. To amma da na san ba jahili bane wace jahili ne malami. To idan ku wani na cewa jahili a nan shafin to na da jahili ne. Misali, to duk abin da zan faɗa na kan iya kokari kuma da abin da ya kamata sarki zaki. Su masu kokari dole sai sun canza mutum tafi dan su samu abin da za su faɗa. Duka wannan rashin adalci ne yake kawo da ta'assubanci. Ni kullun ina so idan za mu saurari karatu mu bude zuciya mu saurara da kyakkyawan zuciya. Ai adalci idan ka ji daidai kawai in ma ba za ka iya yabawa ba to ba sai ka kira ba kai hakuri tunda yau ne wanda kake son kamawa bai kuskuren da za ka kama ba. Idan kuma an samu kuskuren sai a faɗi kuskure a shirye nake an faɗi kuskure na in gyara. To amma dai dalilin da ya sa sai sun canza min tafi ko sun sauka daga tafi ina sannan sun tambaya wallahi ban san dalili ba su da za a tambaya su za su yi bayani ba sai dalili ba.
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sheikh Ahmed Imam da gidana. Kana tare da Maulana Sheikh Munir Adam Koza ko wallahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To.
Sarki na wata alkhairi.
Muna amsa mai gidana Sheikh Ahmed Imam Sarwa.
Gaida babban malami Imam Munir Adam Koza Allah ya kara shi. Sai Allah ya kara albarka ilimi kuma.
Masha Allah yana jinka kuma yana amsa.
Muna godiya Maulana.
Sarki zaki ni gaskiya shawari ne nake so na baka da kuma shi malam.
Masha Allah.
Sarki zaki to kaman wato ana dan samun kuskure wani lokaci.
Okay.
Wannan makaranta muna amfana da ita sosai sosai bayan Allah da yawa suna fahimta suna amfana.
Haka.
Wanda suke sauraro ko inda suke sauraro saboda Allah abun masu so koyo su kawo hatsaniya. Saboda haka sarki zaki gaskiya wanda ya ta shawari ina ga koyi tambaya kar ma a tanka bishi in ya gama tambayan shi ya sauka sai mallam ya bada ansa. Dama su gode su zo su walakanta malami ne ko su ci mutunci saboda muna jin su a wasu shafin daban maganan da suke a wasu shafukan ba su ji ana. Maganan da suke a nan ba shi suke a wani waje ba kuma ya kamata mu sani yasa duk abin da ya faɗa ana nan an dan rubutawa. Sarki da Allah a kara daurewa. Wa'inda suke zuwa su zazzage ka a waje in sun zo nan su maka siyasa kuma su kawo hatsaniya su bata karatu in sun zo a saurare su kawai faɗa abin da za su sauka.
Kowa ya zo ya yi tambaya ya sauka ya ƙare sannan mallam ya bada ansa yana cikin ka'idar mu haka ne insha'Allah.
Insha'Allah kuma ni ma zan kiyaye haka in Allah ya yarda. Sarki zaki koda ka ga na mance ka tunatar da ni duk wanda zai shigo kawai ka hana ni magana ka bari sai ida kawai yi magana.
To na gode ya Bolana, na gode.
Shawari ga Maulana Sheikh Mandar Adam Kuzan.
Na'am.
Allah saka shi alkhairi.
Amin.
Akan magana karatun da kake yi bayan Allah da yawa suna fahimta kuma karatu da kake yi wanda ba cin mutunci ba mu zaki. Da yawa ke zuwa su nemi su bata karatu saboda an kafa duk tambayan da aka maka ba maudu'in ma karatun ka ba. Na kira ga mallam dan Allah duk wanda ya zo ya fara karatu kai kai magana kan Sheikh Ibrahim Allah kara mishi yarda wani ya tsina maka tambaya akan Ibn Taymiyyah rahimahullah saboda haka kar karatun da kake ina sai tambaya akan Ibn Taymiyyah bari gobe in mallam Abdul Fattah ya zo sai ya zo ya tambaye shi Ibn Taymiyyah. Saboda haka wannan shawari na kenan ga mallam Allah ya saka mallam da alkhairi assalamu alaikum
wa rahmatullahi mun gode sosai Sheikh Ahmad Imam Allah ya saka maka da alkhairi. To jama'a kira na karshe kaman kanda muka magana ku hakuri wanda ke da tambaya yayi kokari ya zo sabon safi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh Malam Jibril da kasar Lagos Agege.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarki zaki.
Na'am Sheikh Jibril.
Kwana yau.
Kwana da yawa. Muna tare ba kuma kowa red card ba muna tare. Masha Allah. Kana tare da Munir Adam ko za kan wannan layi?
Eh, dan Allah muna da
wannan.
Wai kam zaki mutun ne karbi.
Yanzu da kafin mai Allah ga masa mallam ya zuwa.
Eh.
Ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa. Addu'a da Sheikh Musa Azza mu shiga mallam Musa Azza suna yake iyayenka. Wai ba kai zuwa. Yace hello.
Wannan magana da na so magana so na brush na so don Allah mu aje wannan magana ni a yana ma kunya don Allah mu aje wannan magana yi hakuri
ai mallam to yanzu
wannan
da dinki zana a duniya kaje ana magana Sheikh Abubakar Mahmud
mu tsaya ta wuri
ai sun dole mu tsaya maka
mu tsaya ta wuri don Allah
to in ba mu magana ni ga ni dawo ba da bada ni bazan yi magana kan komai ba kan wannan magana da kake ba kuma bazan kuma ga fita wato tafi kawai shi kira
kaga abin da yasa ai to da yake ya shafe ni ko kaga dole ka san na farko zan ji kunya na biyu ko bazan ji dadi ba ka gane da yake magana ne a kaina bazan ji dadi ko bazan ji kunyan wannan magana
to amma duniya tana ci.
Ai kaga shi sa nayi da gangan kaga mallam na magana nayi da gangan shi na brush magana na kaga nayi da
mallam wani hujja ne mu haifa ra shi
to
wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa
hello muna jinka
to kaga na haka ne zai kisa son magana kai kuma kaga magana ce wacce ke ba da kai da za ce tsakanin kai da shi kai wannan no problem amma yayi magana ne wannan
to shi da to ita bayan tunda dai ka
tunda dai ka matsa biki tambayar ka
Allah sun tambaya yau wannan sun tambaya me bambancin dariƙa da musulunci
me bambancin dariƙa da musulunci na'am
dariƙa da musulunci dariƙa da ban ko musulunci da ban ko kuwa dariƙa yake musulunci
amma question yana zuwa akan wannan addu'a da Malam Musa Yusuf Asadi sunna yake mini kenan ko
yauwa dai wannan dariƙa dan yake zala dan yayi kage ya kawo magana akan balalo cewa yayi wa wani mutum yayi wa wani shafa wani ne
shafa Isaka Rabiu na'am
Isaka Rabiu cewa ita ma wannan addu'ar kawai dan dai suna zuwa gashi nan dai Sheikh Abubakar Mahmud Dubi yayi wa khalifa wayi wa addu'a shi ma dan shi ma mola ne kuma kowa ya san cewa dai Sheikh Abubakar Mahmud Dubi ba san gidan da ya mallaka ba kafin mutu ko kuma zuwa da sai wannan khalifa sai kisan su je bashi ko ba haka ba so shine magana da yake so in dariƙin dariƙa da fanni musulunci da kuma dariƙa kadai ita ce
amma kamin ka sauka da barin tambaye ya fahimce tambayanka da kyau akar makalla ka tambaye ka fahimce tambayanka da kyau
kwarai fayau
to shike masha Allah shi yasa tambayanka duka kenan ko
yes
saki zan ki ne ko abin da kasan to mun gode su sallah sakar jama'a ku yi ya wuce ya ba mu minti awa biyu amma mun ƙara rokan lokacin sa mun shiga ma har minti 10 ya kau kai ke sa don Allah masu kira ku hakuri ya ba mu amsan wannan ya so mu duba mu tashi to bismillah shek
sarki zaki
na'am
maganar shi ta farko ko ta ƙarshe da ita zan faro cewa na ce Abubakar Gumi yayi addu'a wa sarkin Kano ai ya mun adalci ba ni na faɗi wannan ba wani mai kira ne ya kira ya faɗa yace ban ga abin da Abubakar Gumi yayi ba lokacin da aka tauke sunusi daga halifanci daga sarkin Kano ya jajjace ko ba haka ba akai ba
na'am
sai na dora akai tambaye shi ta biyu ta ya zarge ni akan rantsuwar da nayi to sarki zaki kai zaka iya warware wannan matsala ta hanya ɗaya chak duk lokacin da Malam Asadu suna yi maka wannan addu'o'in yayi wa iyayenka ka ce masa a kana dan dariƙa dan faira ya yarda dan dariƙa dan faira din ya mutu shiga aljanna kadai in yace eh shikenan mun gama dabi ma shi ya yarda dan dariƙa dan faira za a masa
aljanna awan sai ya hakuri anan ba suna ne mu fahimta wato nufin cewa ba ni kadai ba saboda anan mun ga cewa da mahaifin mu ya rasu na Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa naga Malam Musa ya fito yayi masa addu'a yayi masa jaje yayi masa addu'a haka shin da iyaye na da Sheikh Ado Musa ka kaf gaba daya Malam Musa yana kallon mu kaman yana kallon yamu kaman kafure kenan wato ba
su ka lura da abin nan guda daya sai aka zo aka ce duk wanda yake zauna a America halakacce ne to kai kana zauna a America har sai ka jira an ce da kai
duk wanda ke zauna a America ka duk gaba a wato ina ciki kira
yanzu da zan zo in ce duk wanda yake a America sai in yi zagi kana jira sai na ce amma ban da kai
ta da ni ciki
ko na ce ban da kai kawai na faɗa dan ka ji dadi ne amma a lokacin da ne zagi da kai nake to sun zo sun ce alal aqalla mu ɗan dariƙa ɗan bid'a ne ko ba sa faɗa shi ku annabi ya ce duk mai bid'a dan wuta ne to annabi za mu ƙaryata mu ce a kana bid'a ma za ka shiga aljanna saboda Musa Asadu sunna ya roƙa maka ko ku su za mu ƙaryata da suka ce ma dan bid'a asali ko kuma a'a da suka ce za ka shiga aljanna ta kiyas kama ɗaya uku ne kuma mun sun ce mana in bid'a hadisi ya tabbatar dan bid'a dan wuta ne to kuma sun dawo sun ce Allah ya sa ka shiga aljanna akwai ta naƙuda da yawa ɗaya biyu ko da suka ce maka dan bid'a to da mun san san ƙarya suke yi ko kuma a edit da kai dan bid'a ne duk da annabi ya ce dan bid'a zai shiga wuta yau za su fato ka daga inda annabi ya kai ka tare da sun ce kai dan bid'a ne babu na uku a cikin zancen na sarki zaki ka lura da kyau akan maganar da nake yi ko baka taba ji sun ce mana dan bid'a ba
to na'am
yanzu ka ta dariƙa bid'a ce
ai ga bayanin malluma da dariƙa sunna ne kaman kanda bayanin malluma
ba magana malluma magana yayin izala nake yi a wurin dan izala dariƙa sunna ce
aure izara ana bid'a bid'a ke bid'a bid'a
kuma in bid'a ba suke ci mana ba sa furfawa in bid'a suke ci mana
bid'a
okay ma'ana dan bid'a dan wuce kenan
okay wato bid'a a ce maka dan bid'a kafuri duk daya ne kawai
ina yawan fada sarki zaki ina ce ana wasa da hankalin mutane a wai sai ka ji dan izala ya fito ya ce maka ai shi bai ce maka kafiri amma yana ce ma dan bid'a
wato dan malamin izala ce a wai ai wa'annan mun yadda ba kafurai bane amma dan bid'a ne wato maganar wayo ne
duka yana dukkan su da wanda yake ma kafin da wanda yake maka dan bid'a yana nufin dan wuta wato ina so ka fahimci wanda yaudara da suke a cikin uzulubin karantarwa suna so su dauke yanzu duk lokacin da dan izala zo shi ai ni bana kafuci dan dariƙa zaka ji dadi
a so sai ka tsaya jin dadin haka gaskiya ina jin dadi
sai maka amma ko dan bid'a ne kai to mu ko sai muka samu hadisin ko kullum mu da sakin bid'a ko kullum bid'atin zalala ko kullum zalalatin finna shi idan duk dan bid'a dan wuta ne sai ce maka kai ba kafiri bane amma kai dan bid'a ne ma'ana kai ba za ka shiga wuta dan kafiri za ka shiga wuta dan bid'a to duka dai me ake wa ba tsoron ka shiga wutan bane ba to sun kai mu wutar ta wutar saukar harshe sun canza usulubin ne amma sun kai mu dan haka ni wallahi tallahi ina ƙara rantsuwa a ra'ayina na fi yarda da izalar kai bi wannan Sa'idu mai kwano ina mamita har halka har bidiyo na a page ina ina ta jinjina ga Sa'idu mai kwano har ya ji ma yana cewa wani malamin dariƙa ya fito na ta jinjina ga Sa'idu mai kwano wallahi ina jinjina ba ni dan izala da ne da shi kenan dan izala da yarda ni arne ne kawai mu tsaya a haka amma duk dan izala da zai ce ni ba arne bane amma dan bid'a ne to shi munafiki nake kallon shi dan tikiya dan tikiya ne kawai saboda shi ma yana so ce mun dan wuta amma cikin dubara dan yana da tambar da wayo na da hankali na da ilimi na dan haka kaga izala ta gaske ita ce izala da ilimi kwano ita ce izala zalla ba tikiya amma duk wata izala wanda ba tasu ba to izalar yan tikiya ne su baka hoto dukkan
amma amma akara baka laya kuri na san lokacin ka kai ku da zan doki zan kikura miki biyar ka dan ba mu bayanin haka saboda gaskiya yana da confusion cewa wani hujja ake da shi cewa kamar kamar na fahimce ka kamar kan da kake ina so a kara mana ƙarin haske akan haka shin wani hujja ake da shi cewa kamar duk ɗan izalan nan gaba ɗaya matafiyan su ɗaya ne suna gani duk ɗan duk ɗan ɗarika duka dan bid'a ne kuma kafuri ne sai sa wanda zai fito ya ce a'a shi fa ɗan ɗariku ba ɗan bid'a bane a wurin shi a'a ta kiyaye yake yi shi shayi
a'a sarki zaki
na'am shayi
ka taba jin dan izalar da ya yarda cewa ɗariƙa ba bid'a ba sai ka taba jin shi sai dai wanda ya yarda cewa ɗariƙa ba kafirci bane akwai masu sun yarda ɗariƙa ba kafirci bane amma bid'a ce
na'am
yau idan ka samu dan izalar da yace ya yarda ɗariƙa ba kafirci bace ɗariƙa ba bid'a bace to mu muna tare da shi 100% ko da bai ɗariƙa
okay in yace ba kafirci bane kuma ba bid'a bane
ba kafirci bane ba bid'a bane muna tare da shi 100%
okay
ko bai ɗariƙa
okay amma in yace ɗaya ya bar bi ma yana nufin abu ɗaya
da wanda yace mana kafirai da wanda yace mana ɗan bid'a matsayin su ɗaya a wurin mu dukkan su sun ce mana ɗan wuta wato mawdu'i ne yana da fadi sarki zaki amma abu guda ne in maka talkhisin shi in maka summarize
na'am
na farko kafiri yana sallah
a ba ya sallah
to sallah idan aka yi ta amsu tana mai da mutum musulmi
ta
alhamdulillah to idan ka yi amma ba amsa ba da kai da wanda bai yi ba mai bambancin ku
wallahi duka daya
to duk ibadar da aka yi ta bisa tsarin bid'a addini bai anshe ta ba dan yana daga sharuɗan ibada amsafiya shine a yi ta a bisa sunna to sai suka ce inda muke yi bid'a ne mu dan bid'a ne ma'anar shi Allah bai amsa ayyukan mu saboda muna yi ne a tsarin bid'a to me bambancin mu da mu da wanda bai yi ba
Na'am.
Babu da bambanci da wanda bai yi ba. So da haka a wurin wanda yake mana dan bid'a ana da kai duk da kun yi ibadar da ake gani kaman ibada ce. Aikin banza ne ba za a ansa ba saboda ta saba wa sunna. To ashe da mu da wanda bai yi duk ɗaya ne. Ni abinda nake so kawai. Wannan hanya ce mai sauki. Ka kirawo malamin izalan nan ka tambaye su. Menene matsayin dan bid'a? Duba da hadisin Annabi ya ce iyyakum muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna. Me za su fahimta da wannan hadisin? To dan idan suka ce maka dan bid'a dan aljanna ne shikenan sai mu ce sun karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam. In suka ce maka dan bid'a dan wuta ne shikenan sun gaskata Annabi to ran da duk suka yi mana addu'a kace Allah ya sa mu shiga aljanna ƙarya suka mana
wato duk dan izala da zai duba ka bid'a ne kuma Allah ya hada mu aljanna tare wato zuciyar shi ma bai karba ba ya fadi ne kawai bakin
sai ya yarda kai dan bid'a ne to a zuciyar shi ma ya san ƙarya yake me zai kai dan bid'a aljanna Basu da hadisi, dan bid'a bai da hadisi aljanna. Dan bid'a dan wuta ne. A yadda suka fahimta. So dan haka wannan shine a gurguje abinda nake magana a kai, na barra kai na akan rantsuwar da nake duk dan izalar da ya kalle ka kana dariƙa. Yace Allah ya sanya ka aljanna, Allah ya sa iyaka aljanna, wallahi wata maslaha ce ta hada ku ya faɗi wannan dan ka ji daɗi kadai. Amma a zuciyar shi bai yadda ba sai in ka bar ɗariƙan nan sannan wannan addu'ar da ya maka ta gaskata. Amma matuƙar kana wannan ɗariƙar ya ce Allah ya haɗa mu da kai aljanna wallahi wata maslaha ce tsakaninku kai yake kiyayewa. Don haka yanzu zai maka abin da za ka ji daɗi ne kawai ka san inda ka nufa kana ganin bai wulaƙanta ka ba. Amma bai yi maka ita da gaske a cikin zuciyar shi don Allah ba. Akwai maganar shi ta ƙarshe wadda da na yi tunanin zan ba da ansa a kanta, tunanin maganganun da ya yi, akwai guda uku ne na so in ba da ansa. Na fara ba da ansa a kan maganar gumi ba ni na kawo ta ba wani ya kawo ta, sai maganar rantsuwar da na yi, akwai ta uku tunanin dogon bayanin da na yanzu ya mancin da yi wacce.
Wallahi a yadda kaina na shafa, amma ka tambaya da kai mini, insha Allah zan yi kokari in tambayi malluman Malam Musa Isa Wasu da Sunna akan cewa tambayan da kai mini, insha Allah zan kira shi. Ina wannan tambaya
da kai ka tambaye shi inda ka maka kawo shi kan shafin nan ya faɗa a idan duniya menene matsayin dan bid'a in yaje lahira dan bid'a zai iya shiga aljanna bai tuba ba bai tuba da bid'a shi ba ya mutu yana bid'a shi zai iya shiga aljanna abinda yasa zan ce ka tambaye shi haka ai na tabbata mahaifin ku Allah ya kara masa yarda ai bai tuba daga dari kai mutu ba ko ya mutu ya dena tambaya dan bid'ar da ya mutu yana bid'a bai tuba ba zai shiga aljanna kadai abin da nake so ka tambaye shi kenan idan ba haka ba in yace maka ba zai shiga aljanna ba sai ku ce to naka mahaifin da ya mutu yana wannan bid'ar ta dariƙa dan me yake mara addu'a shiga aljanna idan kuma yace maka dariƙa ba bid'a ba ce shikenan daga Musa sai sun da fitar da izala mun gode wa Allah karatun mu yayi
ta amma sai ka yi bari ba waki ba nace na zan masa ba saboda ga lokacin da Sheikh Ado Musa ya rasu ina gani da muke magana ba shi nace ba Sheikh Ado Musa ya rasu yace aya fito kuma yace masa addu'a yace Allah ya bashi aljanna wato wannan
da Allah dukkan iyalan wannan usulubin da suke bi na yau daren da'awa ita ce ta kiyar da nake faɗa maka ta kiyar da nake faɗa maka kenan shine matsalar su ba su yarda da abu a zuciyarsu ba amma dan su yi attraction hankalin mutane sai su zo su faɗe shi ta kiyar kenan ai na ji da ina zarge ne zala suna cikiya.
Dan haka
kai tambaya akan wannan kawai mutumin da ya yi mutu har ya mutu yana bid'a zai shiga aljanna kadai abin da nake so ya baka idan ya ce maka eh zai iya shiga aljanna to sai mu ji in ya ce maka ba zai shiga aljanna ba to dan me yake mahaifin ku addu'a ko ko ya yarda dariƙa ba bid'a ba ce tun da neman ku har ya bar duniya dariƙa to ya yarda dariƙa ba bid'a ba ce idan yake eh dariƙa ba bid'a ba ce alhamdulillah rabbil alamin daga ta kare mu da malamin Musa sallallahu alaihi wasallam ya fice izala mun fitta shi daga izala mun fitta shi daga izala da yake fitoce dariƙa ba bid'a ba ce to mun fitta shi daga izala karatun mu ya je in ku tabbatar dariqa bid'a ce to me hukuncin mutumin da har ya mutu yana bid'a ne bari mujimi zai tsaya take
insha Allah
so wannan shine na so a ce tambayar ta karshe din nan na tuna ta
eh insha Allah mu yi magana da malam Musa kaman shekaran jiya ma jiya kullum muna firare da shi kuma insha Allah za su dawo karatu in suka dawo karatu da ikon Allah na san wannan tambaya da kai da ikon Allah zai mana bayani insha Allah kuma bayani jama'a
insha Allah bayanin matsayin wannan yana bid'a
na insha Allah insha
Allah alhamdulillah
rabbil alamin shike to jama'a don Allah ku yi hakuri kun san shayyi ya ba awa biyu ne to kuma ku yi hakuri kun ga mun ci awa biyu da minti 10 minti 25 kun ga su samu ƙari shi yasa dan Allah dan Annabi ku yi hakuri wayanda ba su samu sun shigo ba alƙawarin da aka saka ya wuce
ka duba a comment masu comment ba su rubuta tambayar ta ƙarshe da nake tunani ba tambayar shi guda
uku wai tambaya da malam Aliyu yayi na ta ƙarshe ban sani ba
ba wanda ya rubuta a comment bari in hau Facebook ɗin in gani yawwa ga ta tambaya ta uku menene bambancin dariƙa da musulunci ga wani ya rubuta a comment
alhamdulillah okay wanda yazo na karshen ya wai me
bambancin
ba ma wannan da Lagos dan wa
kike ne ta tunani menene tambayar alhamdulillah mu a wurin mu da dariƙa da musulunci abu ɗaya ne ba su da bambanci daga baya sai muka ji an zo ana rabewa tsakanin musulmi da dan dariƙa har ake cewa dan dariƙa yankan shi kar a aura mai iyakar ayi kaza kar ayi sallah tare da shi sai aka zo da an iske masallacin dan dariƙa sai a koma gefe ayi wani in aka iske makarantar dan dariƙa sai a koma ayi wani a da mu tunanin mu musulunci da dariƙa da ɗaya ne wasu mutane suka zo suka ce akwai bambanci dan haka su da suka bambanta su za su bada ansar menene bambancin dariƙa da musulunci ba muka bambanta ba mu a wurin mu dukkan dariƙa musulmi ne sarki zaki ko da bambanci
a
amma waɗanda suka bambanta yau in dan dariƙa na da masallaci sai su je su yi wani ba za su bada dan dariƙa ba in dan dariƙa na da makaranta sai su je su yi wata ba za su yi rasu makarantar dariƙa haka suke ko ba haka suke yi ba to tunda haka ne su suka bambanta su za su mana bayani mu ba mu san bambancin ba amma tunda suka bambanta su ne ya kamata su bayyana su faɗa mana me bambancin dan dariƙa da musulmi
me bambancin wato wannan ka wulga musu question back to them
zuwa ga a wurin akwai bambanci a wurin akwai bambanci tsakanin
da ga ba bambanci mu duka kowa
ba wanda ya bambanta shi za a tambaya ce me bambanci mu a wurin mu ba bambanci dan dariƙa shine musulmi shine dan dariƙa dan dariƙa shine musulmi shine dan dariƙa
na'am
dan haka wanda ya bambanta yanzu shi zai zo ya faɗa mana dan me ya cire masallacin shi daga namu ya cire makarantar shi daga tamu ya cire mu'amalar shi daga tamu yayi tashi da bar shi ne ke da bayani
masha Allah
wannan shine kawai aka tambaye shi da uku nagode masu comment din da suka rubuta wannan Allah ya saka musu alkhairi
amin to mun gode sosai mun gode da shayyi kuma ya samu lokaci alhamdulillah ya saki zuwa wannan sati insha Allah karatun shayyi na halkata 8 zai zo sabon sati ranar Alhamis in Allah ya so ya kai mu da lafiya in dai kuma babu wani uzuri da iko Allah shi yasa jama'a da aka ji karatu inda zamu bibiya karatu inda yayi very very key important zamu yayin kurin kaman kanda muka saba mu sake sassaka muna in Allah ya so ya yarda amma karatu shi kusan muna karatu shayanai da fi karatu akan shafin su kuma za ku ci gaba da ganin karatu cikin su da suke yi ko da shafin su ne ma muna sakawa a nan za ku ta ganin bayani san Allah na ga jama'a cewa na ta kira kuma zan sake ba da hakuri na kowa ka ba shi dama za mu kai har da safi amma ba zai yi ba ku bari shayi zai muna ta'aliki ko da minti ɗaya kuma yi addu'a sannan kuma ko wani dan tumburkai da wai local government da yazo ya roki addu'a shayi yayi musu addu'a wai zamfara ko ina ne wai suna tashin hankali ayi musu addu'a muna roƙon addu'a ayi muna addu'a kakkab gaba daya Allah ya hada hankulan mahalitan musulman duniya gaba daya Allah ya fidda fitina tsakanin mu to ina gani ƙarshen maganan kenan to bismillah ya bada
to alhamdulillah rabbil alamin cikin talikin da zan yi ina roƙo cikin key notes din da zaka cicire ka hada da wannan tambayar da nace a tambaya menene matsayin mutumin da har ya mutu yana bidiya da YouTube a musulunci mai matsayin wannan mutumin
eh insha Allah duka na har karshe
eh samu mana amsar nan sannan abu da gaba da nake so shi ma a cire din maganar cewa ɗan izala suna yi wa mutanen dariƙa manyan daga cikin dariƙa in masu kuɗi ko saraki ko na abu suna yi musu addu'a dan taqiya ana yi wannan magana shi ma a cire shi a sa su fito su kiyaye
masha Allah
shi ne ina dai ga dai waɗanda nake tunawa ya kamata a cire a kanya su fito su kiyaye da
insha Allah za mu yi
waɗanda suke fama da rashin tsaro dukkanmu muna fatan Allah ya tsare mu gabaki ɗaya da tsarewar shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yalwata alkhairin shi a gare mu ya yalwata mana alkhairi ya sanya mu cikin alkhairi ko yaushe Allah ya nesanta mu daga dukkan sharrori albarka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sharri da zai taba addinin mu ko sharri da zai taba rayuwar mu ko sharri da zai taba dukiyar mu ko sharri da zai taba iyalin mu ko sharri da zai taba mutunci mu Allah ya tsare mu gabaki ɗaya albarka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alkhairi na duniya da lahira wanda muka sani da wanda ba mu sani ba roƙo Allah ya ba mu shi sharri na duniya da lahira wanda muka sani da wanda ba mu sani ba muna roƙo Allah ya tsare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da ake tashi-tashin an kulla muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke mu da aminci duk waɗanda suke da hannu cikin tayar da hankalin bayin Allah ya nasu wanda ba su san komai ba su da laifin komai Allah ya magani waɗannan mutane Allah ya shirya da su masu shiguwa ne in ba masu shiga bane Allah gaggauta halakar da su ya nesanta su daga cikin umar musulmi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah duka alkhairi muna neman tsaron Allah daga dukkan sharri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sabaq ala sayyidina wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala shajjan fati wa lana biha abwab ar-rida wa at-taysir ay yaftahi wa tanghalib biha anna abwab ash-shuhud wa ta'sif min al-ghalaqi wa tuqba lana biha jami' al-hawa'ij ila ilaq al-bijani sayyidina Muhammad wa sayyidina jamil al-akhlaqi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a zuwa an jima za ku ga short videos mu da zamu sassaka in Allah ya yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.